عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya kawo wannan safiya ta Alhamis, yaumuna 29 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1439, wanda kida miladiya 14 ga watan 6 shekara ta 2018 ya yi daidai da shi. A yau ne muka zaba domin mu danyi takaitaccen tsokaci akan abin da ya shafi sallar Idi, kasancewan an ɗauko karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma tun daga farkon watan har ya zuwa jiya. Sai muka ce to yau mai amfani da dama mu tunatar da kawunanmu abin da ke da alaƙa da sallar Idi, saboda akwai yiwuwan wannan yinin ya zama shi ne yinin ƙarshe a cikin wannan watan na Ramadan, sai kuma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kaiwan sabai. Abinda muke fata, Allah subhanahu wataala kar ka sanya mu fita wannan watan face ka gafarta mana kurakuranmu. Allah ka sanya muna cikin kyantattu, muna cikin waɗanda kai musu rahama, kuma ka tsare mana imani karmi abinda zai bata mana aiki a bayan wannan wata na Ramadan. To, duka abubuwan da zamu yi magana akai ba waɗansu abubuwa ne fa baki ba, abubuwa ne wanda yake an san su, kuma ba wani zurfafawa bane, abubuwa ne takaitattu, tsokaci ne da ishara da kuma haskakawa da nunawa da nunaswa da kuma tunatarwa ga baki daya. Al'amarin sallar Idi, duk inda aka yi so a yi magana akan sallar Idi, musamman Idul Fitr, Idin karamar sallah ko kuma Idin sallar azumi, to wajibi ne kafin kai ga maganar Idin tukuna a yi magana akan zakatul fitr, zakkan fit da kai. Alfitr shi ne shan ruwa, mutum ya yi azumi ya sha ruwa shi ne alfitr. Al-iftar shi ne ciyar da mai azumi, ko kuma mutum ya yi azumi ya kai magriba, lokacin da azumin ya kare mutum ya sha ruwa ya ci dabino ya ci abinci, shi ne al-iftar. To idan ka ce zakatul fitr, wato zakka ta wacce aka ratayar da ita da shan ruwa, shan ruwa dama yana da ma'ana guda biyu, ko dai rana ta fada ka sha ruwa ko kuma azumi ya zo ƙarshe, mutane daga lokacin nan baki ya bude, duk ana kiran shi al-fitr. To sai ana kiran shi zakatul fitr, wato zakkan da Allah ya wajabta ta idan an gama azumi, azumi ga baki ɗaya ƙari ya ƙarƙare, to zakkan da Allah ya wajabta a yi, to a wannan lokaci ita ake kira zakatul fitr. Wannan zakka wajiba ce akan kowane musulmi cikin abin da ya yi rara na abincin gidansa. Kenan, ba kowane musulmi ne za a ce dole sai ya fitar ba, sai wanda yake da abinci wanda zai ci a ranar sallah sai ya yi rara, to ya wajaba cikin wannan raran ya fitar da zakatun da ya yi. Ba wai sai kai raran na wata ɗaya ko shekara ɗaya ba, a'a, kana da abincin da za ka ci a wannan yinin, sai ya kasance kuma kana da tsari. Idan kana cin ciya biyu ne a gidanka, to idan kana da ciya uku, to wajibi ne sai ka fitar da zakkan fitr kai, shi ne ƙari raran kenan. Duk wanda ke da rara akan abincin shi na wannan yini, to wajibi ne sai ya fitar da wannan zakka na fitr da kai. Kuma zakkan fitr da kai ana fitar da shi ne daga abincin mutanen gari, daga abincin mutanen gari. Wurin kana ko waɗansu malamai da suke ganin cewa ya wajaba ko kuma ya kamata a tsaya kawai akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidaya, kamar su alkama, kamar su himta, kamar su wani da malamai suka ce babu wani bambanci, sha'ir, himta, qamr, bur, tamr, dabino kenan ko dabino, da su sha'ir, da su qamr, da su himta, duk wa'ansu dangogin abinci ne wanda yake suna da kamanceceniya da junan su. To waɗansu malamai suka ce a tsaya a waɗannan, waɗansu malamai suka ce a ai, babban abin da shari'a take so shi ne kowane musulmi ranar sallah kada ya ruku, kowane musulmi ranar sallah ya fito ya farin ciki ya murna ya annashuwa dan haka duk abincin da mutanen garin suke ci to shine za a fitar da zakkan fit da kai a cikin sa to wannan shine magana dai mafi inganci cewa ba wai sai lalle iya wannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani akan su a cikin hadisi ba to ayan alqur'ani mai girma kamar da wasu malamai suka fassara tayi bayani akan zakkan fit da kai kamar yadda yake ce magana akan sallar idi a tafsirin sayyidina Abdullah dan Abbas ne Allah ya ce qad aflaha man zakkaha lalle duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa ya tsarkake dukiyarsa wannan mutum ya ci nasara sayyidina Abdullah dan Abbas ne ce ai afaraja zakatul fitr wanda ya fitar da zakkan fit da kai Allah subhanahu wataala yake yi yace wa zakara asma rabbi fa salla ya ambaci Allah kuma ya salla shine ya takabbar bari lokacin da zai tafi idi ya kuma je sallaci idi haka nan sayyidina Abdullah dan Abbas ne ya fassara wannan hadisi to shi wannan ko ita wannan zakata fiddakai wadan suna kiranta zakkan kunu ban san menene kunu ba a Hausance ya kamata a ce na bincika an gano me ma'anin kunu sani ba ko cikin jama'a menene kunu tunda wannan kalma ce ba kuwa kuma ana yawan amfani da ita zaka ga galiban dattawa sun fi amfani da zakkan kunu ba su ma fi amfani da zakkan fiddakai ba to me ma'anin kunu mun sani ba kowa kowa ne wanda ya san ma'anin kono din ba ijtihadi ba wanda ya san hakikanin ma'anin konon a Hausance kono ga Allah kowa kowa ne laga to halin menene kono ana cewa da kan kono shi kono din shi menene eh wato Hausa suna cewa da kan kono to shi kono din me kono din to shi ma malam da sani ba ga malam Ibrahim da shi go shi kenan su ne suka karanta Hausa malam menene kono ana cewa zakkan kono to shi me kono din mun samu fi shekaru an ya ce bai sani ba mun sai wanda karanta Hausa karanta ya ce bai sani ba to na to mallai ya ce za a bincika ya kamata mu bincika hakikanin me yake wannan yawa to Hausa suna cin shi zakkan kono ko kuma zakkan fit da kai mu ya zama na dadi zakkan fit da kai kamar da ma'anan zakkan yake nuni a kai to lokacin da ake fitar da wannan zakka kamar yadda yazo a cikin wani hadisi sayyidina Abdullah ibn Umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu bi zakatil fitr an tu'adda qabla khurujin nas ila salati cewa fitar da zakkan fit da kai kafin mutane su fita su tafi sallar idi lokacin da ake fitar da zakkan fit da kai kenan kafin mutane su fita su tafi sallar idi wannan shine hakikanin lokacin sa duk wanda ya fitar bayan wannan to ya kuma shiga wani abu na daban amma dai abin da yake wajibi kowane musulmi ya fitar da wannan zakka kafin tafiya idi har al-Imam Tirmidhi yake cewa malamai sun kyautata cewa lalle kowane musulmi ya fitar da zakkansa tun kafin ya jijjibi zuwa sallar idi haka nan an turgo daga al-Imam Malik yana cewa malamai ga baki daya sun kwadaita sun zabar akan cewa fitar da zakkan fit da kai tun daga lokacin da alfijir yake to na ranar idi har ya zuwa lokacin da za a fita zuwa ga sallar idi to haka nan hadisin Abdullah dan Abbas shi ma hadisi ne ingantacce Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun rawaito manzo Allah yana cewa shi Abdullah dan Abbas yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhuratan lis-sa'im manzo Allah ya wajabta zakkan fit da kai domin ya zama tsarkake mai azumi min al-laghwi war-rafath saboda irin wurgi da baka da waɗansu abubuwa da ya rikai a cikin azuminsa wato umatan lil masakin ya kuma zama abinci ne ga miskinai sai ya ce fa man addaha qabla salati duk wanda ya fitar da wannan zakka kafin sallar idi fa hiya zakatun maqbula wannan zakka ce wacce Allah ya karbe ta hannu bibbiyu wa man addaha ba'da salati wanda ko bai fitar da ita ba sai bayan da aka gama sallan Idi wa hiya sadaqatun min as-sadaqat to wannan ta zama sadaqa da cikin sadaqoki ba ta zama zakka ba menene bambancin a ce ta zama zakka ko kuma ta zama sadaqa saboda wannan hadisin ai babu wanda bai san shi ba anan limaman Idi kullun zaka da suna faɗi wanda ya fitar da shi kafin sallah ta zama zakka wanda ya fitar da ita bayan sallah to sadaqa ce daga cikin sadaqoki to me yake ni abinda ake nufi shine an ce zakka abinda zakka take nufi shine tsarki dan haka duk wanda ya fitar da wannan zakkan kafin sallar Idi to duk kurakuran da yayi na magana duk kurakuran da yayi na magana ko na aiki a cikin watan Ramadan to wannan zakkan ta tsarkake shi sannan kuma ga ta sadaka dan haka tudu biyu ta ci amma idan mutum bai fitar da ita ba sai bayan da aka gama sallar Idi to bai samu wancan tsarkin ba sai dai Allah zai bashi ladan yayi sadaka amma ba ta tsarkake shi daga kurakurai na magana da yayi kai ba daidai ba a cikin Ramadan ba ta tsarkake mishi aikace aikacen da yayi rukayi na kurakurai ba kila an fahimci bambancin nan da haka aka ce ta zama zakka ta ci tudu biyu ta kankare maka laifuffukanka da kai na magana da na aiki a cikin watan Ramadan ta kuma zama sadaka daga cikin sadakoki amma idan bayan sallah ka bada ita to ba za ka samu wancan tsarkin ba sai dai za ta zama sadaka daga cikin sadakoki to wannan abin da ke da alaka da lokacin fitar da wannan zakka ke shi yasa sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitar da wannan zakka kwana biyu ko kwana ɗaya kafin sallah kamar da al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi kamar yau tun ya Abdullahi dan Umar yake fitar da zakkansa ko tun jiya ma kwana biyu kenan kafin sallah sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitar da zakkan fi da kansa kai al-Imam Malik ya kawo a cikin muwaffa cewa Abdullahi dan Umar kana ba'afu bi zakatil fitr ila alladhi tujma'u indahu qabla al-fitr bi yawmayn aw thalatha hakanan al-Imam Malik ya kawo cewa shi sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana aikawa da zakkan fidda kanshi zuwa ga wanda aka ce ya tattar zakkan fidda kai din ko dai tun kwana biyu kafin sallah ko kuma tun kwana uku kenan tun daga ranar 28 ga wata idan an yi sallah a 29 aka ga wata aka yi sallah kaga kwana biyu kenan kafin idan ba a ga wata ba sai da aka cika 30 kaga ya zama kwana uku kafin sallah to kuma wannan nassin yana nuna mana cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da hanyoyi guda biyu na mu'amala da zakkan fidda kai ko dai a tattara shi a ba shugaba shi kuma zai iya zaben wani daga cikin mabiya ya ce ka tara mana zakkan fidda kai sai ya tara ko kuma shi mai ba da zakkan fidda kai ya fitar da zakkan da kansa duk an yi shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan guda biyu amma ka haka mun a cikin wannan riwaya ta nuna akwai wani mutum ɗaya da ake tattara zakkan fidda kan hannunsa to gashi sayyidina Abdullahi dan Umar yake fitar da zakkan fidda kansa ya aika masa kwana biyu ko kwana uku kafin sallah to kuma wancan riwaya da sayyidina Abu Hurairah aka bashi ajiyar zakkan fidda kai na Ramadan har shi dan yazo yana fata kaga wannan ya nuni akan cewa dai an tattara mutum ɗaya wannan zakkan wanda daga baya kuma shi kuma shugaba ko sarkin musulmi zai zo aiwatar da shi gurgurdan yanda Allah subhanahu wataala ya nuna masa to abinda ake badawa idan an zo zakkan fidda kai ana bada sa'i ɗaya ne na daga abincin gari amma dai kamar yadda muka ce malamai sun yi sabani wasu suna ganin iya abin da ya zo a cikin hadisi iya wanda za a tsaya kenan amma dai gaskiyar magana ita ce ko dabino ko zabibi ko sha'ir ko sha'ir ko shinta ko makamantansu duk ana bada zakkan fidda kai a cikinsu haka nan kuma sauran dangogin abinci masara dawa shinkafa taliya duk ya halatta a bada zakkansu a matsayin zakkan fidda kai to idan an tashi za a bada sa'i guda shine muddin nabi guda hudu shine sa'i daya wannan dan mudin da ake ana cewa muddin nabi to shi idan ka hada shi guda hudu shine zai baka sa'i daya to kowane musulmi sai an fitar mishi da wannan sa'i daya da namiji da mace da yaro da babba kai har ciki sayyidina Uthman yakan fitar mishi da zakan fil da kai ciki idan wata daga cikin iyalansa tana da ciki yakan fitar mishi cikin da zakan fil da kai haka nan ko bawa ko da haka shi a zakan fil da kai ya hada kowa da kowa ne duk wani wanda ke karkashin kulanka to wajibi ne akan ka fitar mishi da wannan zakan gurgurdan abin da Allah subhanahu wataala ya baka idan da ya zama kai baka da shi da yawa cikin ƴaƴanka hudu biyar kana da raran abincin mutum biyu ne to shikenan fattaqullaha masafa'a sai kai abin da Allah ya dora maka yawa idan kana da mata da ƴaƴa goma kai kuma abin da ya maka rara in ka cire abincin yini zaka iya fitar da na mutum uku ne sai ka fitar da na mutum uku fattaqullaha masafa'a haka nan Allah subhanahu wataala ya dora maka to sa'i dai shine mutum nabihu ba ko ina zaka je ka samu mutum nabi ba idan ka samu mutum matsakaici ya dibo abincin haka da hannun tafa kansa guda biyu matsakaicin mutum ba karami ba shirde bai haka kan wani jikin adawa ba ko samudawa ba irin wannan ba ba kuma dan wada haka nan ba kaman kannan abin nan ya jujuwa ma jujuwa ba irin wannan ba a samu matsakaicin mutum ya dibo tafin shi duka guda biyu to yana daidai da mujannabi ɗaya har al-imaa fayru zabadi a cikin al-qamus al-muhit da yake fasara ne ma'anan mudu yace da yake bayani akan mujannabi yace ni ma na gwada na ga tabbas hannun mutum guda ɗaya yana daidai da mujannabi sallallahu alaihi wa sallam to shine abin da mutum zai bada sa'i guda mujannabi guda hudu na abincin da yake shine ga magarin abinci shine kamar yadda muka ce zabibi ko shi'ir ko dabino ko alkama ko salt duk dai nau'in shi'ir ne to akwai wata magana kuma da take cewa idan aka samu wani abinci mai kima mai daraja wani irin abinci mai kima mai daraja to shi kuma za a ba da rabin muddin nabi ila an fahimta kamar mu a abin da ya sana a kasashen Hausa shine akan fitar da masa to da haka idan zaka fitar da masara zaka fitar da sa'i guda shine kamar tiya da bai gama cika tiya ya tsororo ba amma da ya kai tiya amma bai tsororo ba shine sa'i guda na masara to yanzu shinkafa zaka fitar ai da shinkafa da masara darajar su ba daya bane to a shinkafa zaka fitar da rabin sa'i kenan mutun nabi biyu shi zaka fitar ne makon mutun nabi biyu eh ba sai lalle ya tsororo ba in ya tsororo ka kyautata idan ya tsororon kyautatawa ne amma idan dai cikakken mutun nabi ne guda wuce to ba yayin wannan tsoron amma ya cika ba kuma zaka shafe shi bane a dibo ko ka dai dibo ruwa na al'ada ka ciko mudu ko kuma ka ciko tiya ciko wani al'ada ba tare da an tsiki ba ana zuba mishi har ya tsoro ba ba kuma tare da an sa hannu an shafe shi ba kawai an dibo ciya cikakke guda ɗaya to shine zaka samu sa'i ɗin guda to idan ka mishin kafa ne ko taliya to shi kuma rabin shi zaka bada shi wannan ko kuma in ce ita wannan mas'ala da dama daga cikin malami sun tafi akan cewa ijtihadin Muawiya wannan kuma babu shakka Sayyidina Muawiya yana daga cikin wanda ya yada wannan fahimta domin lokacin da yazo Makka ya sami suna fitar da sa'i guda sai yake ce musu na je kasan Sham domin shi a kasan Sham ya mulki yace na sami alkamun imanta da darajanta da kyanta ba daidai yake da irin mutanen Makka na kasan Sham ya fi kyau so don haka babu laifi a fitar da rabin sa'i guda maimakon sa'i daya a fitar da rabin sa'i maimakon sa'i daya daga lokacin nan kuma sai musulmi sai suka dauki wannan fatawa sai suka ci gaba da aiki da shi to waɗansu malamai ba su yarda da wannan fahimtar na Sayyidina Muawiya ba suna ganin kamar Sayyidina Muawiya shine ya kadaita da wannan fahimta alhalin kuma hakikanin gaskiya ba Sayyidina Muawiya ne ya kadaita da wannan fahimtar cikin sahabbai ba akwai asarin Abu Huraira shi ma tafi akan wannan cewa rabin sa'i cikin abinci mai kima mai daraja to yana daidai da sa'i guda ne cikin abincin da yake bai kai shi daraja ba haka nan Jabir bin Abdullahi shi ma tafi akan wannan fahimta haka nan sayyidina Abdullahi dan Abbas akwai ruwayoyi guda biyu da suka shigo da gare shi cewa shi ma ya tafi akan wannan kai al-Imam Daruqutni ma ya kawo din su asar daga sahabbai sahabbai da dama sun tafi akan wannan da haka ba sayyidina Muawiya bane da haka wasu malamai suka ce wannan ijtihadin Muawiya ne ba za ya aike da shi ba amma hakikanin gaskiya akwai sahabbai masu dimbin yawa idan ka duba musnad al-Imam Ahmad da sunan al-Imam Daruqutni ya kawo asar na sahabbai da yawa akan wannan to ba ma wannan ba akwai wani hadisi da yazo karara kuma akan wannan me yuwa kila shi Muawiya ya san wannan hadisin ne amma bai ga mun cewa daga annabi ya ji ba ko kuma kila bai ma san hadisin ba wallahi alam amma ya ijtihadi kuma sai ya dace da wata sunna akwai wani asari wanda yake al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi kuma asari ne ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu sa'an min burrin aw qumhin baina sunayn ko ba da sa'i guda na burrin bur ko kuma qumhin alkama duk dai dangogin wannan abinci ne masu kima masu daraja sai ce kaman bur shinkafa da taliya misali mufassara ta aka shi muka sani shinkafa da taliya to ko ba da sa'i guda baina isnayn ko raba mutum kaga nawa nawa kenan rabi rabi kenan sai ya ce awsa'an min tamri ko kuma sa'i guda na dabino awsa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na sha'ir an kulli hurrin wa 'abdin wa saghirin wa kabirin shi kuma sa'i guda na dabino ko kuma sa'i guda na sha'ir shi kuma abada maimakon kowane bawa ko da ko yaro ko babba to kaga wannan hadisin karar kenan yana nuni akan cewa idan burni ko kuma qumh to abada sa'i guda amma ga mutum biyu rabi rabi kenan idan kuma dabino ne ko sha'ir abada sa'i guda ga kowane mutum kaga wannan nassi ne fi mahallin nizaa nassi ne fi mahallin nizaa da haka wannan karara wanda zai bada shinkafa zai bada rabin sa'i guda ne shine mudin nabi maimakon mudin nabi kuma ko a awo yanzu idan ka auna nawa ake sai tiyan shinkafa a tiyan masara tiya tiya ba 200 to tiyan masara to 260 tiya daya shinkafa nawa ake sai da tiyan ta 900 kaga awon bai kamata mai daidai ba a ce wanda zai bada shinkafa ya bada tiya da wanda zai bada masara ya bada tiya da wannan ya nuka wancan hudu kaga awon bai daidai ba to wanda zai bada taliya saboda shi ma yanzu taliya ya zama cin abincin ba zan ce mutanen mu ba abinci ne ma na duniya ga baki ɗaya yanzu taliya kowane package ɗaya nawa ne 190 to kaga idan ka bada guda biyu ya zama kusan 400 kusan haka to kaga kiman shi ma ya mafi na masaratiya da kiman shi ya kuma masaratiya da to kuma duk wanda aka bashi masara za a dauko tsaban masara a baka an baka jidali ranar sallah a dauko ciyan masara a baka injin da zaka samu ya maka nikan ne kawai a shekata cin injin da zai maka nika kuma kun taba gano wanda ya nika masara kawai ya tara kawai an ba afa garin masara ai ba abinci bane a wannan lokacin yana da bukatun kayayyakin sarrafawa da yawa shi ko shinkafin aka baka shi da inda ka samu ta ka dora ma in ka dan barbada wani lokaci ma inda man gidan kenan ko ba man gidan wallahi in ka samu gishiri ka barbada shi inda da mutum zai shi ba zai zama abinci zaka fito lafiya lau ba wata matsala yawwa to dan haka wannan fatawa ce mai kyau kware da gaske kuma ya dace a yi aikin ita kuma zai fi amfani ga mutanen mu musamman a wannan lokacin dan ni ina fifita mutum ya fitar da shinkafa ne gaskiya ko taliya a kyale fitar da masara ne ga wanda bai da shi sai masaran babu laifi amma in dai kana son ka ba mutum abinci ne wanda zai fi mishi amfani to ka ba shinkafa ne idan dai kana da hanci to waɗanda suka cancanci zakan fi da kai malamai sun yi maganganu guda biyu waɗansu malaman suka ce duk wanda Allah ya lasa ya lissafta cikin waɗanda suka cancanci zakani wa kullu inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah waɗannan mutun takwas da Allah ya rattabo miskinai da fakirai da masu aikin zakan da wanda ake lallashin zuciyarsu kasu cuci musulunci ko kuma ana lallashin zuciyarsu akan cewa su zo su musulunta akwai wanda yake ana musu irin wannan lallashin ana son su musulunta ko kuma ana son dai a dan ba su dan wani abu toshiyan baki kada su rika cutar da musulmi da musulunci mu'allafatu qulubuhum kenan su ma ana ba su daga cikin zuciyar zakka wal gharimi ko ga waɗanda suke da cikin bashi bashi ya musu katutu kamar wani kenan wanda bashi ya musu katutu din nan gurin ba da bashi ya musu katutu ba in ban da taƙaitattu na'am ai duk wanda ke aikin gwamnati kan tabbas akwai bashi a kansa sai dai an aiki ballanta da an fanshi wanda ma ke aikin ma an bi shi bashi ballanta an fanshi na tabbatar da wani aka sa shi a skeli nan sai ka ga bashin da ke kan shi ya wuce miliyan to shi ma tantance a bashi daga dukiyar zakka to su dai waɗannan dai waɗanda mutum takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ce a ba su zakka waɗansu malamai suka ce su ake ba zakkan fidda kai amma maganar gaskiya ita ce maganar da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah take akai da ɗalibin al-Imam Ibn Qayyim da sauran malamai suke cewa fakirai da miskinai kadai ake ba su daga cikin zakkan fidda kai ba a ba mu'allafatu qulubuhum ba a ba gharimin ba a ba fi sabilillahi din za a je yaki a ce iba daga cikin dukiyar zakkan fidda kai a bada duk ba a yi saboda wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tu'matan lil masakin zakkan fidda kai ta zama kankaran zunubi ga laifuffuka da mutun yayi kuma ta zama abincin miskinai to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance da miskinai to waɗannan su kaɗai ne ya kamata a ce an ba su zakkan fidda kai da haka wannan ita ce magana mafi inganci da haka miskinai talakawa waɗanda yake ba su da abincin da zai kai su shekara in sun daina fita su neman to su ne za a ba su zakkan fidda kai za a ga galibin mu duk muna ciki amma to kuma mu muna da rara akan abincin wannan yinin da haka kai ma dole ka fita sai ka nemi wanda bai kai ka ba kenan shi ma sai ka samu ka bashi to musamman irin wannan zamani da muke ciki ga marayu sun yi kuma alhamdulillahi shugaba Sheikh Abdullah Balalau ya fito da wannan kyakkyawan tsari na kula da marayu kuma alhamdulillahi dai ka an yi abin da kyakkyawan niyya kaga inda abin ya mamaye kasan nan cikin shekaru biyu wuce 4-5-6 ba yanzu duk inda ka je sai duk masallacin da ka je sai ka samu akwai asusun marayu duk masallacin da ka je ko na juma'a ko kan salawat sai ka samu akwai asusun marayu kuma za ga wannan din yana rufa asiri matuƙa ga marayun unguwa da haka wannan tsari Allah ya saka mu wanda ya fito da shi da alkhairi kuma Allah ya musu kyakkyawan jagoranci na alkhairi masala ta biyar dangane da zakkan fidda kai shine menene hikiman da ya sanya Allah subhanahu wataala shar'anta ta hikimomin suna da yawa ba kowace shari'a ce ta san hikiman da Allah subhanahu wataala ya sanya ta a matsayin shari'a ba amma a wannan zakkan fidda kai akalla dai akwai abubuwa guda biyu wanda nassin hadisi ya nassa su sannan kuma akwai ababen da a iya fahimta idan aka kalli yanayin inda abubuwa suke gudana kaga manzon Allah ya ce zakkan fidda kai za ta zama tsarki ga masu azumi na irin kurakuran da suka yi na lagau da rafafu da giba ka dan zauna haka ashe ka ji ashe wancan kaza ai ka san ba kaza bane ku ci nama mutum ku giban sa kaga ka'ida haka ma to nan ya bata azumi amma saban al-Imam Ibn Hazm yana ganin duk wanda ya giba ko ya ƙarya azumi shi a bace duk wanda ya giba saboda ya ci a cikin hadisi yana cewa man lim yad'a qawla az-zur wal 'amal bi falyatla hajata min an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar shaidan zurba bai kuma bar aiki da shaidan zurba shaidan ƙarya kenan ko giba to Allah bai da buƙatun ya daina ci ko ya daina sha in ka so ka ci gaba da cin abincinka ko ka je kai ƙarya ko kai giba to gara ma ka ci gaba da cin abincinka malamai da dama suka tafi akan cewa wannan narko ne da tsoratarwa al-Imam Ibn Hazm yace tabbas ga da azumi ne duk wanda ya giba ko ya ƙarya da azumi ba shi da azumi to shine shi wannan hadisin yake cewa irin waɗannan kurakuran da kai musamman waɗanda ka gane kurakuran ka daga baya ka zo kai istighfari to idan aka sha ruwa ka bada zakkan fidda kai to ya kankare maka waɗannan laifuffuka to kaga hikima ta farko ke hikima ta bi manzon Allah ce ta zama tsumatan lil masaki ta zama abinci ga miski ne kenan a ranar sallah ba a so wani musulmi ya wayi gari har ya je sallar idi yana tunanin wai abin da zai ci kowanne musulmi ya zama yana da kwanciyar hankali cewa yana da abincin da zai ci a wannan yini hikima ta biyu ke hikima ta uku kuma ƙara hada zumunci da tsakanin musulmi saboda masu shi su yi makamin marasa shi kaga wannan zai haifar da kauna da soyayya da kuma fahimtar juna cikin al'ummar musulmi la shakka wannan yana daga cikin hikimomin da ya sanya Allah subhanahu wataala ya sanya zakkan fir da kai to haka nan kuma ya sanya zakkan fir da kai domin ya zama godiya ga Allah subhanahu wataala akan irin ni'imomi da Allah ya yi mana duk wanda Allah ya ba shi iko ya kai farkon watan Ramadan har aka kai 29 ga wata aka ce an ga wata ai ni'ima ta kare ni'ima ta kare anan babu wata ni'ima da ya rage ba a yi hukum ba saboda za a yi mishi ni'iman gafara da rahama an yantar da shi daga wuta an yi mishi kaza an yi mishi kaza ka ga ni'ima ta kare kai ma yana da kyau yana da kyau kai ma kai ka ba da sakamakon irin wannan taimako da Allah subhanahu wataala ya yi ma to sai ka ce to ka ba da zakkan zakkan fi da kai ka ba da zakkan fi da kai a ce wanda ya ga watan azumi har ya gane da to kadin ya kuma dace da ita ai ya dace biya dan wani abu shi ma dai wanda zai nuna godiyar shi ga Allah subhanahu wataala akan irin wannan ni'ima da Allah ya maka to wannan a cikin takaitawa abin da ke da alaka da zakkan fi da kai kenan ko kuma zakatul fitri ko kuma zakkan kono da musamman nan konon ba Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa sai abin da ya shafi sa'idi to bari mun kai karshe da Allah sai mu hada ga baki ɗaya sai mu abin sai abin da ya shafi idi wato ita kalmar al-id ma'ananta kamar yadda malamai suke bayani cewa ma'anan kalmar al-id shine kulli yawmin fihi jam'u duk wani yinin da ake taruwa a ciki duk yini idan ana taruwa ana biki a wannan yinin to ana kiran shi id kuma an samo shi daga aada yahudu aada ya dawo yahudu yana dawo an fahimta daga nan ne aka samo id me yasa ake kiran shi id li'annahu yahudu ko yawa saboda yahudu kullu sanatin bi farahin mujaddadin kowace shekara yana dawowa da farin ciki sabo farin cikin da zamu yi wannan shekaran ba ita ce wanda muka yi bara ba wanda zamu yi a babban sallah ba ita ce wanda muka yi karamin sallah ba to saboda wannan farin cikin da ke maimaituwa duk in zai dawo da farin ciki yanzu in ka ji aka ce ma yara gobe sallah sukan ji kamar sun tsaya a kafa wani dan uwa da aka ga mishi wani abin dadi ya ce kai yo Allah dadi ka she ni ce ni kawai ni na san shi kenan yau kawai na tafi saboda dadi to haka yara suke idan aka ce musu yau idi shikenan dadi ya kai to ko mu manyan aka ce yau idi zaka inda kowa yake fitowa an dinka sabbin kaya an fito ana walwala ana gaida juna ana kabbar bari zaga kowanne musulmi zaga alamun farin ciki da walwala a cikin fuskar sa to wannan yasa ake kiran shi Eid ko kuma daga al'ada ko dai zama daga ada dawowa ko kuma ya zama daga al'ada wato saboda musulmi sun tabi'antu akan yin farin ciki a wannan kwanaki idan sun zo al-allama ibn abidin yake cewa sumiya al-eid bi hadha al-ism anna kiran ranin eid da wannan suna li anna lillahi ta'ala fihi awa'id al-ihsan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wadansu alamomi na kyautatawa a cikin wannan yini ga dai shi an ba mutane dama su ci bayan da an hana su ci ko ba haka bane gashi kuma an ba da dama a fitar da zakkan fit da kai da haka duk wanda bai da shi a ranar zai sami abinci sannan kuma gashi in lokacin idin babban sallah ne alhazai sun je sun yi jifa kuma an gama dawakin aikin hajji an je an yi jifa ga nama na hadiya da ake yankawa ga dai abubuwa mabambanta ga farin ciki ga nishadi ga nuna kaunaceceniya a tsakanin mutane to duka dai waɗannan abubuwa suna daga cikin dalilan da ya sanya ake kiran idi da matsayin idi ko dai zama daga ada ko kuma ya zama daga al'ada ada ya dawo ya rudi na dawo idan wani abin da ke maimaituwa akai ko kuma daga al'ada li annan nas i'tadu saboda mutane sun saba da shi duk shekara zai zo musu so biyu duk sati zai zo musu daya shine idin mu na ranar juma'a to wannan shine ma'anan idi to sai hukuncin sallan idi. Hukuncin sallan idi jama'a musulmi, malamai sun yi sabani akan hukuncin sa. Ina hukuncin sallan idi? Amma dai magana mafi inganci, ba sai mun kawo waɗannan sabanin ba, magana mafi inganci, maganar da yake da goyen bayan nassin Qur'ani da sunna, shine idi wajibi. Idi wajibi ne, wato fita sallan idi wajibi ne akan kowane musulmi, wannan musulmin namiji da mace, namiji da mace wajibi ne kowa ya fita sallan idi, har masu jinin haila. Kaga dai masu jinin haila ba sa sallah, har ire-iren matan nan waɗanda yake kun san idan yarinya ce ko baso wacce yake ta balaga, ya kamata duk wacce ta balaga a ce an kai ta ɗakin miji, amma wannan ta balaga ta balaga ta balaga har ta kai matsayin atiq. A cikin hadisi nana Ummu Salama, Ummu Atiya take cewa manzon Allah ya umarce mu a ranar Idi mu fita mu je sallar Idi, ba mu kadai ba, har mu fitar da zawatil awatir. Yawwa, al awatir, mu fitar da ƴan matan da yake saboda balagan su sun kai ga an ƴantar da su maba'ikin su. Daga nan aka samu atiq din, bi ma'ana utiqat, an riga an ƴantar da ita daga aiki, ta fi ƙarfin a ce mata zo ki je ki siyo magi, je ki zo ki siyo gishiri saboda balagaggiya ce, idan ta fita akwai tsoron haka. Da kuma zawatul qudur, matan da yake saboda sun tasa sun kai wani matsayi yanzu an fitar da su daga ɗakin iyayensu, an ba su ɗakin su na musamman. Kaga ta yi hankalin kanta kenan, idan tana ƙarama a shekara 3 5 6 7 za ta zama ɗakin mamanta da babanta, ga babanta a ɗakin ga mamanta. Amma yanzu ta kai shekara 10 14 15 musamman irin ƴan matan zamani masu wayan tsiya, kaga ai ba za a barka ɗakin ubanta ba, ga uwanta ga ubanta suna zaune kuma ita ma tana kwana a ɗakin, kaga ai ba zai yi ba. Sai dai talaucin da yake kuma ba makawa shine sai ga wani lokaci kuma irin wannan ne kama da maguzanci, maguzancin yana faruwa cikin al'ummarmu. Amma dai a ce ga uwa ga uba a shimfiɗa ɗaya, ga tiƙeƙiyar ƴarsu tana zuwa ta ce mama da Allah in kin yi raguwar auduga ke bani, ta ɗauko ta ba ta, ko kuma uwan ta ce ma ɗan audugan nan naki ya ƙare ni, suna sharing ɗan auduga kuma suna kwana a ɗaki, da kuma ga uban, kaga wannan ai ya fi kama da maguzanci. To ire-iren waɗannan mata su ne zawatul khudu, waɗanda yake suna ɗakunan su na musamman. To har su Ummu Salama Atiya ta ce manzon Allah ya umarce mu fitar da su mu tafi da su sallan idi, wanda su ana son ne su zauna a ɗakunan su a gidaje, ba a son irin waɗannan mata su ta fitowa saboda haɗarin da ke ciki. Amma Ummu Atiya ta ce manzon Allah ya ce har su duk mu tarkata su, kai har mai jinin haila, har mai jinin haila ita ma ba za a fita a gida ba, a tarkata su a fitar da su sallan idi. Sai dai su masu jinin haila annabi ya ce su shaida addu'o'i na alkhairi ne na musulmi su yi kabbarbari, amma su nisanci inda za a yi sallah, sai su koma gefe guda. Wannan cincirin da masu jinin al'ada ne, ko kuma cincirin da masu jinin haihuwa ne, su ba za su yi sallah ba. To kaga abinda zai sanya manzon Allah ce har mai jinin haila a fitar da ita kar a bata a gida, ba akan mustahabi ne ba, ba akan sunna ce a irin harshen malamin fiqh ba, sai dai abinda yake wajibi. Har mai jinin haila a ce ba za a bata a gida ba, har irin waɗannan ƴan mata masu haɗari fitar da su haɗari ne, amma kuma annabi ya ce duk sai an fitar da su. Wannan na daga cikin dalilan da ke nuni akan wajibcin sallan idi. Haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu, domin wata ce tambaya ta ce to ya manzon Allah ka ce mu fitar da kowace mace, kowa sai ya fita. To ai wata daga cikinmu rashi ya sa ko hijabin da za ta sa ba ta shi, kun san san da annabi ya bata sai ya ce ta je ta aure. Abinda zai sa manzon Allah ya ba ku kofar ruku ko aro, wannan abin ba mustahabi bane, ba kuma sunna bace, a irin harshen malamin fiqh ba sunna bace, sai dai wajibi. Domin a har kullun shi manzon Allah yana kazanta duniya, yana nuna maka ka wadatu da iya abin da Allah ya ba ka. Aro menene aro kuma? Amma a wannan idi aka ce mace ta je ta aron hijabi, ta sanya shi ta sallan idi. Wannan na daga cikin dalilan da ke nuna akan sallan idi wajibi. Kuma dubi inda yake idan idi ya haɗu da juma'a, manzon Allah ya ce duk wanda ya samu tafiya idi to a ranar nan sallan juma'a ba dole bane a kai shi, sai dai zai zauna gida ya sallan azhar, kamar yanzu idan Allah ya kaddara gobe ne sallah. To duk wanda ya je sallan idi sharadin kenan, in dai ka je idi to juma'a ba dole bane, sai dai akan liman, liman ne wajibi sai yayi wannan sallah. kamar da manzon Allah ya ce hadisi to abinda zai sa a sarare maka da juma'a ka dai dubi girman juma'a ai kai ka san ba musahabi ne zai sa a sarare maka da girman juma'a sai dai abinda ke shi ma wajaccen shi bai kasa da juma'an ba shine idi to wannan dai yana da cikin dalilan da malamai suke badawa akan wajaccen sallan idi a zance mafi inganci Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan shine matafiyata kamar shine ko maganar al-Imam Abu Hanifa shine ɗaya daga cikin maganganun al-Imam Shafi'i kuma shine ɗaya daga cikin maganganun al-Imam Ahmad ibn Hanbal da waɗansu daga cikin manyan malamai na addinin musulunci to sai idan ka tashi tafiya idi abinda ake so da kai musamman a wannan idi na fitr to ana so lalle lalle kar ka fita ka tafi sallar idi face sai ka ci wani abu sai ka sa wani abu a bakinka na salati an so kuma abin ya zama dibino dibinon kuma ya zama wuce ko ka ci ɗaya ko ka ci uku ko ka ci biyar ko ka ci bakwai ko ka ci tara ko ka ci goma sha ɗaya in kai bururu ne ka iya ci har goma sha uku ko abin da ya kamata wannan hadisin Anas ya zo da shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin da Bukhari ya rawaito da al-Imam Tirmidhi da waɗansu daga cikin malaman hadisi haka nan hadisin Abdullah ibn Buraida yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fita sallan idi har sai ya ci wani abu a sallan layya kuma baya cin wani abu har sai ya yi sallan idi da haka a sallan azumi kafin ka fita ka ci wani abu saboda an samu wata ɗaya ana azumi to domin a nuna cewa kai yanzu ba ranar azumi bane to tun sanyin sassafe sai ka ci wani abu a sallan layya kuma shi kuma ana son ka kama baki har sai in an dawo daga idi sai ka ci daga abin da Allah subhanahu wataala ya baka iko na layya wannan shine abin da ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai asar daga magabata amma tunda dai mun ji ma magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wadatar da mu ba sai mun ji wani asari daga magabata ba kan wannan da akan ce kafin ka je sallan idi akan ba mu alkama ne mu aha za a baka alkama guda bakwai har to idan alkama zai dauke ka a matsayin abinci shikenan shi ma sai ka dauka a matsayin abinci ne amma in an kudurta wata falala ce ke cikin ka afa alkama to wannan ya zama bid'a saboda ba a bautar da mutane Allah kenan da abin da Allah bai shar'anta musu idan da an bauta dabino kuma ka dauka ibada ce ka ci dabino ɗaya ko uku ko biyar kafin tafiya idi wannan ya dace da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da Bukhari ya rawaito da al-Imam Tirmidhi kuma da makamta a baki to abu na biyu dangane da abin da ake so kai kafin tafiya sallar idi shine ana so kai wanka kuma ka caba kwalliya kai wanka kuma ka caba kwalliya wannan na daga cikin abin da ake so a yi domin hadisi na Abdullahi dan Umar yana cewa sayyidina Umar ya dauki wata jubba wata irin abaya din na riga ne aiki na istibar wanda ya siyo ta daga kasuwa ya dauke ta kadanyar sai kai mu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah ga wannan rigan ka biya kudin abinda nake tunani shine ka rika caba kwalliya da idi ko kuma idan kai baki sai ya ce ibtari hadhihi tajammal biha lil idi wal wufudi ya manzon Allah ga wannan rigan na siyo ne amma kai zaka biya kudin domin ni ba ni shi kai zaka biya amma dai na ta dace da kai abinda nake nufi da kai da ita shine karka caba kwalliya ranar idi kuma karka caba kwalliya idan kai baki sai kuma annabi bai mishi musulunci a ai ba a caba kwalliya ranar idi ba kaga wannan ya zama iqra sunna ta kariri ke an ce ma annabi karka caba kwalliya ranar idi sai ya shiru ya nuni akan kenan cewa ana caba kwalliya ne ranar idi to al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wannan hadisi na daga cikin hadisan da ke nuni akan caba kwalliya ranar idi da takaririn Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Imam al-Bukhari ya buɗe babi a cikin sahih al-Bukhari babun fil idaini wa tajammul fihima babin da zai magana akan idi guda biyu da kuma yadda ake caba kwalliya a idi to sannan Abdullahi dan Umar ya kasance ya rutajjil yawmal idi yakan yi wanka ranar idi wuslahu min aljanabah irin yanda ake wankan janaba irin yanda ake wankan janaba haka nan sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin wankan idi waya tayyib yakan bulbula turare bi ahsana ma indahu da mafi kyan tarayi mafi kanshin tararin da yake ci waye labasu ahsan biyadihi kuma yakan sanya kaya masu kyau kuma ya rubu yani li musalli al-eid daga nan kuma sai jijjifi ya kama hanya ya tafi sallar eid to sallar ta wannan shine abin da ke nuni akan cewa ayi wanka kuma a shaba kwalliya kaga yin wankan nan bai zo karar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ya zo daga sayyidina Abdullahi dan Umar kuma da dama daga cikin magabata sun tafi akan haka din kamar irin su sayyidina Aliyu irin su Al-Ama Urwa Afa Ibrahim an-Nakhai Qatada bin Da'ama As-Sadusi Abu Zainab Al-Imam Malik Al-Imam Shafi'i Ibn al-Munzir duk sun tafi akan cewa cha'a kulliya wani abu ne sananne a wurin magabata sannan ya zo abin nan Al-Ja'd bin Abdurrahman yake cewa naga Sa'id bin Yazid ɗaya daga cikin tabi'ai ne yazatasilu qabla an yakhruja ila al-musalla shi ma yana cha'a wanka kafin ya fita zuwa musallacin Idi Sa'id bin Musayyib shi ma tabi'i ne ɗaya daga cikin ɗaliban sayyidina Abu Huraira yana cewa sunnat al-fajr salatu sunnah sallai abin nan azumi sunnoni ne guda uku na farko al-mashu ila al-musalla ka taka da kafanka inda hali ka tafi zuwa ga wurin sallah zai magana akan insha Allah ta'ala gaban ka sannan ka ci abinci kafin ka fita sannan kuma kai wanka wannan na daga cikin sunnoni na Eid al-Fitr wato sallar azumi abirin sa yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutba ya chaba kulliya ya san su burdani a habarani waɗansu mayafai masu ruwan ganye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da wannan dai da waɗansu daga cikin hadisan kuma sai aka fahimci ashe chaba kulliya sunna ce daga cikin sunnonin sallar Idi to sai kuma mas'ala ta gaba shine idan mutum zai tafi sallar Idi ya ya kamata ya tafi ya kamata ya hawo mota ne ko mashin ko keke ko ya kamata ne ya fita kafa to idan so samu ne kai aiki da Abu Abdurrahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'id da yake cewa babana bani labari daga kakansa cewa manzon kakan sahabi ne shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya sallar Idi a kafa da kafa yake takawa بمعنى يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا با ماشين بركه ده ماشي ماشي كتاف لله ماشين كده با با ماشين با ماشين المشي تبيع ده قفا شنو المشي تو النبي كان تاكا ده قفن سنه تصلي العيد وما يكن داو ده قفافنسا ذاك كينان با يا جماعه با شي لبس ان دي يجي ده قفتن نا تو با ما يرجع ده لبس زي داو ده قفن سيدنا علي ko kuma wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi shi kuma Abdullahi da Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da irin wancan ne ya kasance kan tafi sallar Idi mashiyan wai rajulun mashiyan shi kuma al-Imam Ibn Majah ya rawaito shi sayyidina Ali yake cewa min as-sunnah an takhruja ila al-Eid mashiyan na daga cikin sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ka tafi sallar Idi mashiyan da kafafunka har al-Imam Tirmidhi yake cewa wal amal araha la inda aktsari ahli al-ilmi yastahibun an yakhruja ar-rajul ila al-eid mashiyan wa an la yarkaba illa min udhri malamai da dama sun ce sunna ita ce ka tafi idi da kafa kar ka hawa abin hawa in dai ba wata lalura to wannan ita ce ainihin abinda yafi zama daidai to amma babu laifi ga wanda ke da wata lalura babu laifi ya hawa abin hawa idan kana da wata lalura domin hasan al-basri hasan al-basri ya kasance kan tafi iri akan abin hawa har al-imam al-bukhari ya bayi a cikin sahih al-bukhari yace babu al-mashi wa ar-rukub ila al-eid babin dake nuni akan ko dai ka taka da kafa ko kuma ka hawa abin hawa lokacin zuwa eid kaman dai shi wato yana ganin kaman duk ɗaya ne a fahimtar ta kenan wallahi a'lam to amma dai abinda malamai suke cewa shine matukar dai da wani damuwa ko wani rashin lafiya ko tsufa ko makamantan wannan to babu laifi mutum ya hawo abin hawa domin har al-Imam Ibn Qudama yana cewa in kana da udurun wa kana makanuhu ba'idan farakiba fala ba'as idan ya kasance yana da uzuri kuma ga gurin yana da nisa kuma daga nan ka tashi zaka je low cost kaga adin nisa tafiyan kawai ya ishe ka tashi hankali to babu ne fika hawa din hawa to ballan kana cewa wanda zai tafi wanda zai tafi da kace to kaga aka fi ne je kile zaka ta a hanyar huta to da kace ne ai zai zaka ta cikin huta al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa nahnu namshi wa makanuna qarib mu muna takawa ne tafi idi a kafa amma gidajen mu na kusa da idin ne wa in ba'ida zalika fala ba'sa an yarha babu ne fi idan gurin ne nisa mutun ya hawo thumma zakar qawl Umar bin Abdul Aziz inna al-fitra gadan famshu ila musallakum fa inna zalika kana yaf'al fa inna zalika kana yaf'al wa man kana min ahli al-qura falyarkab fa idha ja'a al-madinata falyamshi ila al-musalli sayyidina Umar bin Abdul Aziz yake cewa mu dai zamu taka da kafa ne mu tafi zuwa ga sallar Idi yace amma wanda ke nisan duniya to babu laifi ya hawa abun hawa idan ya zo cikin Madina sai ya samu inda zai daura dabban shi sai ya fara so masallacin Idi a kafa kaman dai inda yan agaji suke keɓe gurin da za a yi parking sai ka ƙara ta inda za a yi sallar da kafa to wannan ya dace da aikin magabata kuma inda zuwa cikin wannan asali to sai kuma idan za ka tafi idi akwai kabbar bari da ya kamata a ce mutum yana yi domin qur'ani ya ce wali tukmilul idda wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah madaukakin sarki yana son ku cika kwanakin ramadan kuma ku yi ta ambaton Allah akan shiriyar da Allah ya yi shiriyar guda biyu ne Allah ya yi mana shiriyar al-ilmu da kuma al-amali Allah ya sanar da mu Ramadana ya gaya mana falalanta da alkhairanta da albarkatunta muna da ilimi akan wannan sai kuma Allah ya ba mu iko muka yi aiki muka azanci wata Ramadana ko muka tsaya muka yi kiyamul layl da haka mun samu shiriya guda biyu shiriyar ilimi da shiriyar aiki to akan wannan Allah ya ce to ku yi takabbur bari ku yi takabbur bari wala allakum tashkurun kuma idan kun yi hakan ana fatan kun gode ma ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi mu sai aka samu daga magabata cewa lalle mustahabbi ne mai karfi yawai takabbar bari idan za a tafi sallar Idi kai ba ma nan ba daga cikin magabata kaman an tambayi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah cewa daga yaushe ne ake fara takabbar bari domin a cika wannan umarni na Allah subhanahu wataala sai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ai mutum zai fara wannan takabbar bari ne tun daga lokacin da aka ga wata kenan tun da daddare idan aka ce an ga wata sarkin musulmi ya sanar shikenan Allahu akbar Allahu akbar haka nan za a yi ƙarga sauti ana ambaton Allah subhanahu wataala domin a cika wannan umarni na Allah ya zo a cikin asarin Usama bin Zaid wanda ya karbo daga Nafi'u daga sayyidina Abdullah bin Umar cewa ya kasance yana yin kabbar bari a ranar Idin azumi a sallan azumi lokacin da ya kama hanyar tafiya Idi yakan takabbar bari ko ya je masallacin Idi yakan zauna ya takabbar bari har ya zuwa lokacin da liman zai zo to idan liman ya zo kuma sai ya dakata da takabbar barinsa sai dai kuma idan liman ya kabbara shi ma sai ya dauka sai ya ci gaba da takabbara to haka nan dai ake so musulmi ya yi takabbar bari tun daga lokacin da aka ga wata har ya zuwa lokacin da zai tafi sallar Idi har ya zuwa lokacin da liman zai zo har malamai suka bada fa fatawa cewa mutun ya zauna yana kabbar bari a filin Idi ya fi muhimmanci fiye da karanta alqur'ani mai girma kila an gane wa takbiru fi halil julusi fi musalli al-Eid afdal min qira'ati alqur'an wa min sa'iri adh-dhikr li takhsisi shar'iyyati fi hadha alwaqt saboda wannan lokaci abinda nasu yace a yawaita ke kabbar barin to da ka yafi karatun qur'ani muhimmanci a wannan lokacin ya fi kuma sauran ambaton Allah ya fi kai ta subhanallahi ya fi kai ta istighfari kai ta fadin Allahu akbar ya fi muhimmanci a wannan lokaci ka san kowane mahalli akwai abin da shari'a ta aji karo ne ce za a ce ya fi karatun Qur'ani a haka yasa a gurin tahiyya ba ka yin fatiha sai dai kai tahiyya da tahiyya da fatiha wanne ya fi kima fatiha ta fi amma tunda ba a nan aka ce a yi ta ba a nan gurin tahiyya aka ce a yi to tahiyyan ta fi fatihan kima a wannan wurin to haka nan yin kabbar bari tun daga ganin wata idi har ya zuwa tafiya idin har ya zuwa a zauna kafin liman ya zo ya fi muhimmanci sama da karatun alqur'ani mai girma a wannan lokaci to yadda ake kabbar barin kuma babu wani asar babu wani hadisi ingantacce da yazo ya fadi yanda ake kabbar barin sai dai asar daga sahabbai kamar sayyidina abdullahi dan mas'ud kabbar barin shi maka fi sai الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولأنه كبر بيسومك في سني هو قال من صلى هو أبضان صلى راقتومك في نانا تاوى أما سيدنا عبد الله بن عباس ينال إير النش ونديكي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا شوف ما سيدنا عبد الله بن عباس irin kabbar barin da yake yi kenan shi kuma Salman yana fadin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira duk da wannan ke nuna cewa ashe babu wani siga da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma kai kuma ka bi kirji kace to ni ma ban zo da na tun da abin da yake tahidi ai idan ka bi magabata ka bi sahabbai ka samu shari'a kai ko ka tsallake na ibnu mas'ud ka tsallake na ibnu abbas ka tsallake na Salman kai ko kabo da nata ai akalla dai akwai cin fuska a ciki ka tsaya inda sabai suka tsaya ya fi maka alkhairi kuma ya fi maka tsarki a sharanci har Sheikh Al-Albani yana faɗi a cikin wata magana ta sa yana cewa wa min ma yufsinu tadhkiru bihi bi hadhihi al-munasaba an al-jahr bi takbir huna la yashra'u fihi lijtima'u alayhi bi sautin wahidin kama yaf'alu al-ba'd yace amma yana da kyau a yi mutane tambayi cewa kabbar barin nan da aka ce ana yi to ba fa shari'a bane ban bid'a ce ma a rika yin ta da sauti daya ka samu wani zabiya yana badawa mutane suna amsawa ana Allahu akbar Allahu akbar ba a yi wannan idan ka je aikin hadisi zaka yanda mutane suke yi ko gurin talbiya ka gurin mutum daya yana bada talbiya wai ana amsawa ko wani yana bada kabbar bari ana amsawa duka wannan yana daga cikin bid'o'i ta kai ga lalacin har ana da wafi zaga wani shike addu'a mutane suna amsawa ta ya zaka shiga tsakanin da Allah ka kyale ni da Allah mu in ban iya da larabci ba in yi da Hausa ta sai ka ji wani ya zo shi ya iya addu'a yana ga mutane su kuma ana ta ban kaura Allahumma Allahumma innaka ta'lam innaka ta'lam wala ta'lam wala ta'lam shi mai bada wani yana bada su kuma su amsa su ko ba su kware ba ana fadin wala zanaban illa da farka wai zanaban ne zanab ba gindi kenan ba wai ana zuwa ce wala zanban illa da farka shi ana wala zanban shi ne wala zanaban ya Allah kar ka bar wani dindi illa da farka ko face sai ka rufe wannan dindin kaga dindin da kuma kan mu da awakai kaga dindin abin da ke to shine Sheikh Al-Albani ya ce ba a yin shi a sauti daya wa kazalika kullu zikrin yushra'u fihi raf'u sawti haka nan duk wani ambaton Allah da kaji an ce an yi da aka ga sauki aula yashra'u ko kuma a ce a kar a yi shi a ga sauki to fa la yashra'u fihi lijtima'ul mabhu to haramun ne kuma a rika yin shi da sauki daya fal nakun ala hadarin min zalika mu kula da wannan matuka wal nadh' nasba ayunina da'iman abin da ya waje mu marka sanya idan ko da yaushe anna khayral hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shirya ita ce shiryar manzon Allah da kai aka ce maka mutum 100 sun samu safari da malam wani da malam wani da malam wani da tabi'i da sahabi duk an samu safari kawai kai abin da zaka tambaya shine kawai ya manzon Allah yake saboda khairu hadin hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin karatuttukan mu na tafsiri mun kawo bayanai inda sahabbai suka karɓi kurakurai gurin fatawa ana cikin gyaran su kuma suna dawowa zuwa ga abin da annabi ya tabbata na san mun kawo na sayyidina abdullahi dan abbas mun kawo na sayyidina umar da dama daga cikin sahabbai suna yin waɗannan kurakurai to ballantana tabi'i to ballantana tabi'u tabi'in wannan a ra'imatul arba duk suna cikin tabi'u tabi'in ba ma tabi'i bane ba tabi'i bane al'ammatul arba al-imam abu hanifa mun faɗi shekarar mutuwan shi shine shekarar nawa inda ilimin naku zabta kitabin ne to yanzu asiri zai to 150 ko shekara ta 150 al-Imam Abu Hanifa ya bar duniya ita ce kuma shekaran da aka haifi al-Imam Shafi'i shi kuma ya bar duniya 200 da nawa kuka ce da hudu ko da nawa ya bar duniya 200 da hudu sai al-Imam Malik shi 170 da nawa ina hasan hasan ne ba da wannan amsan ku haka mishi kyauta 179 al-Imam Malik ya bar duniya sai al-Imam wane kuma al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal 200 da nawa da 40 da 1 to duka kago innan tabi'u tabi'in to a gaba gare su fa ko su jigajigai fa wayanda yake su ma su malikun in suna magana sai duk ce magabatan mu sun ce kaza su ma in ka auna su da wadannan yara ne kanana irin su ilmin sayyid irin su al-Imam Zuhri da makamantan ire-iren su to shine malai yake cewa kullun da mu rika sani cewa mafi alkhairin shari'a kika ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga lokaci ya kuma gashi da sauran bayani in kun ci a cigaba a cigaba in kun ci a tsaya a tsaya wannan kuka ci sai shi ke da haka yanzu wannan a cikin lokacin ku ne ni na gama lokaci na da haka yanzu lokacin ku ne in kuma kun ga a tsaya kuma kuna iya cewa to lokacin tsayawa ya lokacin to sallar idi ba ta da sallar nafila na kafin ko bayan ba ta da wata sallah ta kafin ko bayan kamar yadda ya zo a cikin asarin sayyidina Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga sallan idi karama fa salla rak'atayn lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma manzon Allah bai salla kafin wayannan rak'o'i biyun da yana idi ba kafin ko bayan da aka babu wadan salloli da ake a filin idi idan an je filin idi abinda ake so da kai kawai sai ka zauna sai ka zauna kawai kana zuwa filin idi zama za ka yi ba a yin nafila har al-Imam Tirmidhi ke cewa al-amal alayhi inda ba'd ahli al-ilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim wa bi yaqul ash-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq ar-Rahawiyya duk wadannan malamai su ma matafiyar su ke to ga kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai abin mamaki shine al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai ya kawo sabanin malamai wadansu malamai sun ce mustahabbi ne in ka je kai nafila wadansu sun ce a'a ba mustahabi bane makaruhi ne wadansu kaza wadansu kaza wadansu kaza yaka kawo dai wayannan bayanai na malamai bayan da hadisi karara wanda ya zo daga Abdullahi dan Abbas da wadansu daga cikin sahabbai ma to sai wadansu malamai suka ce to bari mu hada wayannan maganganu na malamai domin mu ba su hankali kan mu ce sun gaggantar saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ko za a yi shi ne mu dauka cewa idan lalura ta sa za a yi sallan idi a masallaci to duk wanda ya zo masallaci kafin ya zauna ya raka a biyu tahiyatul masjid amma to kuma kaga wannan ai ba shi da alaka da idi wannan da mai idi da wanda bai idi da kowa ma in shi ko masallaci kafin ya zauna sai ya raka a biyu tahiyatul masjid to sai dai wancan malamin ka ce to domin mu ba wadancan malaman hangari to sai mu dauka suna nufin idan lalura ta sanya za a yi sallan idi a masallaci domin za mu ji a gaba cewa ba a yi sallan idi a masallaci anan shi ne a musalla a bayan gari ya zama kusa dai da gari a musalla bigiri fili na Allah ta'ala to idan lalura na ruwan sama ko tsoro akwai barazana na tsaro ta sanya ana ganin ayi a masallaci to sai aka shiga masallaci to kafin a zauna sai ayi raka'a biyu a matsayin tahiyatul masjid amma in ba haka nan ba to lalle babu wata nafila da ake kafin ko bayan sallan idi sai da hadisi kuma ya zo cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yakan yi sallar raka'a biyu idan ya gama sallan idin shi sai ya dawo gida to yana dawowa gida kuma zai amfani da dama ya sallar raka'a biyu sannan kuma a shiga cikin harkokin shagulgulan sallah to haka nan kuma kamar yadda ba a yi nafil fili kafin ko bayan sallan idi haka nan babu kiran sallah ko iqama ga sallan idi domin ya zo a cikin hadisin Jabir bin Samura yake cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji an gata yayi sallah tare da manzon Allah cikin munin mu abun da zai iya bugan kirji ce nayi sallah tare da manzon Allah ko a mafarki wani bai taɓa annabi sallah a mafarki dai sai ko ka taɓa mafarki kana zuwa annabi sallah to wani ko a mafarki bai taɓa yi ba ballantana a zahiri wannan daraja ce wacce take sabai su riga sun sha gaba sun yi gaba ba za kuma a cin musu ba radiyallahu ta'ala anis sahaba yace nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ghayra marratin wala marratayn ba dai ruba bi ba bi ghayri adhan wala iqama annabi baya yin kiran sallah ba kuma yayin iqama haka ne zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah wannan Jabir bin Samurani shi kuma Jabir bin Abdullah yake cewa shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm as-salati yawm al-eid na halarci sallan idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa bada'a bis salati qabla al-khutbati sai annabi ya fara gabatar da sallah kafin khutba bi ghairi adhanin wala iqama babu kiran sallah ballanta na iqama hakan al-imam an-nawawi ya taliki ya karin haske akan wannan cewa wannan ita ce shari'a kaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce ijma'in malamai gabaki daya tun daga kan sahabbai har zuwa yau kuma wannan ita ce gaskiya hakan al-imam al-bagawi shi ma ta kutun kucin irin wannan magana to adin ban al-ajabi jama'a muslimi shine a yau a maka fa ana kiran sallah ko ana iqama idan za ka yi da sallar idi abin ban al-ajabi ko a maka ko a madina idan za ka yi da sallar idi ustazu ne yake cewa idan za ka yi da sallar idi صلاة العيد أثابكم الله كيف نصلت فوقما إقام والله يوم من بداش لكذا شرد من ذان الله صلى الله عليه وسلم حربوا بإنن أمك أبن بأيك إيجرين دمك المدينة أي باب قاتون أبن دك يفعلوا أكون شين إذا اللي من يشبو مصلت وأن دسك غنش سك ميكي وأن دسك غنش سك ميكي لمن يتشي استوى عتدل يا إبا istawu a cikin shikenan ya wadata amma idan za a yi sallar idi sai ka ji an yi shela salatul idi asabakum allah ko maka mutumin hannun bid'a ce ba ta da afiya shawanci don ba ta gode daga manzon allah ko wanda ke son sabai ko wani sabai ko abin da ya kuma da ka to da ka khairu hadiyin hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ka mu ba muna jin mai sauriya bin ido ne kaman in sun yi kurakure mu ce a sun yi daidai mu muna bin nassi inda suka dace da nassi sai mu karɓa hannu bibbiyu ni musu fatan alheri inda suka yi kuskure kuma fa shikenan mu sai mu aike da nassi su goma ne musu gafaran Allah ka'ida kenan ka'ida kenan da dama daga cikin mutane suna inkari da kafar Saudi akan ko sallan tarawih da take yi raka'a raka'a nawa suke yi raka 20 suke yi da dama daga cikin malamai da dalibai da ilimi suna yin raddi akan wannan cewa wannan bai kamata a ce garin Makka da Madina suna sallar raka 20 ba su tsaya inda manzon Allah ya tsaya raka 11 ko 13 to amma wani malami na ji yana wannan bayanin da wannan Ramadan din a Masjidil Haram yana karantar da Sunan Tirmidhi na ji ya kawo dalilin da yasa aka yi haka kun san kasan Saudiya Allah ne ya hada kanta daga baya-bayan nan amma da tana cikin yaƙe-yaƙe da rabarbe da bid'o'i da shirka da Allah zuwan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ne da aka kusa da wannan shirkoki din da bid'o'in da makamantan su dan an ce maka je aikin haji to zaka yi sallama ne fa akwai yawan ba zaka dawo ba domin akwai yan fashi sai tsarika hanya su fashi kasu fashi kayan nan a kasan Makka kuma to zuwan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ce maka tauhidi ya tabbata sai aka samu aminci to sai kuma aka samu wata matsala ta biyu ita ma sharri ne ga al'ummar musulmi shine rarrabuwar madhhabobi idan ka kalli idan kana kallon hoto na dakin Ka'aba shekaru kaman 70 80 har zuwa 100 nan idan kana kallon hoto na dakin Ka'aba za ka rika ganin cewa ga dakin Ka'aba a tsakiya amma a kowace kusurwa akwai wani dangamali na liman kusurwoyi guda hudu kowace mazhaba da lokacin da take zuwa ta yi sallar ta wannan zai raba kan al'ummar musulmi ne lokacin yan hanafiya su da yake suna yawan jinkir ka sallah akwai lokacin da suke zuwa malikiya za ta zo da limaminta ta tsaye da sallah sallan farilla fa in suka gama Shafi'iyya wanda da suke da wuri ina jin Shafi'iyya suna cikin masu yi da wuri da Hanabila wannan ta zo ci sallanta ta gama da limaminta ga wani cin ina zaune shi dan Malikiya ne shi ba zai tashi gurin san sallan ba wai shi dan Hanafiya ne ba zai gurin san sallan ba shi kuma idan limamin shi ya zo an jima shi kuma wancan ba zai bi shi ba ai ni dan Hanafiya ne ba zan bi wannan dan Malikiya ba haka fa da ake sallan nan shekara fa 100 nake ga maka je kai ma 100 to zuwan sarki Abdul Aziz mahaifiyar su sarki Fahad Allah kai aka ce ga kabarin sarki Fahad Allah gafarta masa sarki Fahad, Allah ɗaukaka darajar shi a cikin aljanna madaukaki. Na dan yi wannan, na dan yi ratsi kadan, ina son ne ku fara sanya kasan Saudiya a cikin addu'a, domin sarki Fahad duk aikin da yayi maka kasan Saudiya aiki ne da zai ce miki musulunci da musulmi, aiki ne da zai ce miki addinin musulunci, bai yi aikin da zai rubuta musulunci. Amma sarakunan ne suna yin abin da zai rubuta musulunci, shi yasa kasan tana da buƙatar mu sanya ta a cikin addu'a. Idan kasan Saudiya ta lalace, to lalatan sai ya shafe mu, ko mun ko mun so dan makuntan musulmi, duk wani musulmi kirki da kasan Saudiya yake abin tinkawo, tunda ai ba za mu koma kasan Iran ba, ko kuwa kwanda zai dauke kasan Iran da take makuntan shi, to za mu koma Senegal ko Morocco? Haka ba za mu maida Morocco ko Senegal nan ne cibiyar musulunci ba, cibiyar musuluncin da ya maka da Madina. To idan shugabannin fuskar lalace suka jawo kafirai kusa, suka yi ta kirkiro abubuwa da zai ruguza tsarin musulunci, to da barazana da tsoro mu roƙi Allah, idan masu shirya ne Allah ka shiryatar da su ka dawo mana da dukan tafarki. Idan Allah ya san babu alkhairi a tare da su, Allah ka isar mana daga sharrin su, shi ke nan da zamu kai. Shi yasa nema sarki Fada addu'a ta musamman, saboda duk abin da ya taimako ne ga addinin musulunci, Allah ya saka mishi da alkhairi. To din na kawo wannan ne akan bayanin cewa zuwa sarki Abdulaziz sai ya soke waɗannan mazhabobi guda uku, sai ya ce dole za a taru akan limani guda ɗaya. To da ya zo sallan tarawihi da azumi, sai ya ce za a koma akan turban annabtani sallar raka'a 11 za a rika yi. Sai aka kawo mishi shawara cewa Allah gafarta sarki, idan aka ce raka'a 11 nan da ya aka maida mutane su rika haɗuwa akan limani guda ɗaya da gumin goshi a kai wannan, to in aka ce ko mutane su koma kan limani abin nan sallar raka'a 11, to daga lokacin nan fa za a sake samun sallar tarawihi kuma daban-daban, zaka za a sake raba kan al'umma. Aka ce to ai amfani mana da aikin wasu daga cikin magabata da suke wuce raka'a 11 ko a bata akan raka'a 20, shikenan masu raka'a 36 su ma an dan sako, masu raka'a 11 an dan cincin sun dan kara gaba a hada a tsakiya. To shine ba kai wannan addabaran, shine abin da ke gudana yanzu a kasan Saudiya. Ila an fahimce ni da kyau, wannan wani malami da Ramadan nan naje na faɗin wannan cikin irin hanzarin da yake ba su. To wannan kenan. To sai mas'ala ta gaba, a ina ake sallar Idi? Ana sallar Idi ne a musalla, kamar yadda muka yi bayani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fita ila al-musalla. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-Idi wal-adha ila al-musalla. Manzon Allah yakan tafi can filin Idi ya bi da'u bi salla, fa awwal shay'in yabda'u bi as-salla. Farkon abin da yake farawa shine sallar Idi. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar Idi shi a masallaci ba. Bai taba yin sallar Idi a masallaci ba. Har shine al-Allama Ahmad Shakir yake cewa maganganun malamai yana tabbatar da cewa ita sallar Idi fa ana fita zuwa musallin, ba a yin ta a masallaci sai dai inda lalura. Kuma wannan shine fatawan al-Imam Malik min inda Ibn Ziyad ya rawaito daga gare shi. Sai da shar Imam Malik yana ganin mutanen Makka za su yi a masallacin ɗakin Ka'aba. Haka nan dai malamai dai suka yi irin waɗannan bayanai ɗin, amma dai gaskiyar magana ita ce sallar Idi an shar'anta ta a musalla ne, ko mutanen Makka ko mutanen Madina. Domin dubi falalan mutanen masallacin Madina, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da masallacin da koma bayan gari ya sallar Idi. Da haka da za a koma bayan gari a sallar Idi shi yafi dacewa da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da dama kuma daga cikin malamai sun fita akan cewa kamar su mutanen Makka suna iya sallar Idi su a ɗakin Ka'aba, suna kafa hujjar cewa saboda falalansa. Amma kuma gashi manzon Allah duk da falalan masallacin Madina kuma aka yi fitar bar Madina ne je sallar Idi a bayan gari. Da haka wannan shi yafi dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Sheikh Al-Albani ya yi wani littafi karami haka, abin nan salatul Eid fi al-musalla hiya sunna, wata irin risala ne hakan. To yaushe ne lokacin sallar Eid? Alhamdulillah an canza lokacin sallar Idi daga wannan Idin da zamu yi ta gobe insha Allah. Da muna yin Idi karfe 10. Yanzu sai aka dawo da ita karfe 7 zuwa 7 da rabi. To, yaushe ne lokacin sallar Idi? To ya zo a cikin hadisin Yazid bin Umayr Ar-Rahabi yake cewa mun fita tare da babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah bin Busr. Mun fita sallar Idi مع الناس في يوم عيد عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام سنفي تصلي عيد مبارك رانا تابتو سكجي أكا ثون أكي تجرى أكي تجرى لمن يكتوبا شيكي نان سيشيون مبطن صاحبين النبي صلى الله عليه وسلم سي إنكار كلمان يسامي لمن يكشي ونن أبن دكيمان يأخاب ونصنع النبي صلى الله عليه وسلم yace inna kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama qad faragna sa'atina hadhi ai mu irin wannan lokacin a zamanin annabi tuni mun riga mun gama sallar idi wa zalika shine tasbih wannan lokacin ko dai mishi wannan inkarin lokacin da ake sallar walha lokacin da ake sallar walha daga yau sai ake fara sallar walha da zarar rana ta fito gurgudan goran mashi rana kamar tana fitowa karfe 6 da minti 5 zuwa 10 to idan ka bada zuwa 6:20 rana duk ta riga ta gama fitowa ta daga abinta a wannan lokacin da muke ciki yanzu to sai suka yi ta jira har karfe 7 liman bai fito ba shine wannan sahabin sai ya mishi inkari ya ce wallahi mu a zamanin manzon Allah irin wannan lokacin tuni mun riga mun gama sallar idi ya ce mun riga mun gama sallar idi to sai dai su malamai suna cewa a sallin idi karama a dan jinkirta da mutane su samu su fitar da zakan fit da kai gurgudan goran mashi biyu amma a sallar layya da ake kama baki to da zarar ranar ta fito gurgudan goran mashi daya a tsaye da sallah abinda malamai suke cewa kenan a tsaye da sallah kenan idan a mun ba da cewa rana tana fitowa dauka zuwa karfe 6 da kwata sai muka ce to zuwa karfe 7 da kwata a tsaye da sallah to an ba kowa daman da zai je fitar da zakan fit da kansa kuma ya dace da sunna idan muka ce amma a sallar layya ita kuma karfe 7 za mu yi sallah wannan ya dace da sunna kuma ya dace da bayanai na malamai ke da an fahimci yadda kyau jama'a musulmi to kamar shi mai wannan littafi yana cewa yustahabbu lil ma'mum mustahabbi ne ga ma'mum at-tabkiru ila musalli al-eid ba'da salati as-subh ya tafi sallan idin shi tun bayan sallan asubahi ana gama sallan asubahi to sai ka kama hanya kuma sai sallan idi yace amma imam amma shi liman to yustahabbu lahu an yata'akhkhara ila waqti as-salati yajinkirta kuna har ya zuwa lokacin da sallah ta nuna lokacin da rana ta fito kenan hatta kai kuma goran mashi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika domin haka manzon Allah ke sai yace fa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-eid wal-adha ila al-musalla manzon Allah yana fita idin karaman sallah da babban sallah zuwa gurin sallah fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah farkon abinda manzon Allah ke fara ita ce sallah wa li anna al-imama yuntazar wa la yantazi shi liman ai ana jiran shi ne liman baya jira shi in liman yi sallah ta zo ne ba a jiran shi baya jira wa law ja'a ila al-musalla idan mutum ya zo gurin sallan idi ko kuma liman ya zo sallan idi ya zo gurin sallan idi kafin ma lokacin fitowar ranar وقعد في مكان مستتر عن الناس يتن كيبي عند متعن باسا غنيش فلا بأس probably كما أشي لمن يزونا أشك موتا سا يزونا أشك موتا كري فتو سو دي شيء قائدة أن الإمام إيدي دي الإمام الجمعة سنة إذا شيء كر لمن يبينا سيلو كتن دزي فتو إلا أم فإنتا لأننا نكي قام ونقوم قواتي da ni na san nakan shigo masallaci sai in shigo masallaci sai nakan so in shigo masallaci da wuri sai in zo in ta nafilfili in karatun Qur'ani in wane ne in wane ne in wane ne in lokacin hawa mimbari yayi sai in hawa mimbari ni da ina ce wannan daidai ne kaga a ido ai zaka ce wannan daidai ne mutum ya zo masallaci da wuri ya ta ibada kawai kwatsam cikin karatu kawai sai makarci wannan ba shirya manzon Allah ba so ya zan sai mu bari mu koma zuwa ga abin da yake ita ce sunna shi manzon Allah bayyana ma mutane yake wannan bayyanan yana tasiri a cikin zukatan mutane sabanin ga mutum yanzu kuna da wani shi duk kun gama tsotse tsotsa ganin tsotse shi kun gama ganin shi kun tsotse ganin kuma kawai shikenan sai ya tashi yanzu kuma tagal tagal tsara ko ya haye mun ai ba kun jini da yawa amma abin da ake so kawai kuna zaune kawai sai da kuji lima ya ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma shi kake tayi in ma wani gindigin da yake sai ce liman ya amma liman yana cikin kuna ta abin nan kuma kun gamo ya gama daga wancan hannu wancan mai sallama kuma ya tashi ya ji hayi mun ai ba kun jini to da ka shi yasa manzon Allah baya shigowa sallan juma'a sai lokacin da zai hawo mimbari to wannan ita ce shari'a haka nan ga mai sallan iki jama'a mun fahimci wannan to Allah shi taimake mu to shine yake cewa qalil imamu malik al imamu malik yana cewa madaka sunna an yakarta al imamu min manzilihi ajra ma yubluhu musallahu sunna ta tabbata akan cewa liman zai fito daga gidansa gurgurdan yanda zai kai filin idi wa qad halat as-salatu daidai lokacin da lokacin sallar idi ne yaushe ne lokacin sallar idi shine idan rana ta fito gurgurdan goran mashi lokacin sallar na take to liman ya fito daga gidan shi ya taka gurgurdan yanda yana kaiwa gurin lokacin sallar idi in ji al-imam malik fa amma ghayruhu fa yustahabbu lahu at-tabkir amma duk wanda ba liman ba abinda ake so da shi ya tafi masallacin juma'a da wurwuri wa dunuwi min al-imani kuma ya zauna kusa da liman ka san zama kusa da liman ko a juma'a ne yana da falala na musamman haka nan to a idi ma yana da falala ta musamman li yahsul lahu ajr at-tabkir idan ya ga sai Allah ya bashi ladan jijjifi wa intizar as-salah Allah ya bashi ladan jiran sallah wa dunuwi min al-imani Allah ya bashi ladan yayi kusa da liman min ghayri tafatti riqaban nas ba tare da takka makan mutane yana bubudawa ba wala adha li ahadin kun bi kunta da kuwa ba ala ata bin sa'id yake cewa kan abdurrahman ibn abi layla wa abdullah ibn ma'qal yusalliyan al-fajr yawm al-eid wa alayhi ma siyabuhuma thumma yandafi'an ila al-jabbanati ahaduhuma yukabbiru wal akharu yuhallilu haka ce da Abdurrahman ibn Abi Layla da Abdullah ibn Ma'qal sun kasance sukan caba kwalliyar su sukan san kayan idan su da shi suke sallan asubahi idan aka gama sallan asubahi sai su tunkuɗa kuma zuwa ga filin idi da yana kabbara da yana hayyana wannan yana Allahu akbar wannan yana la ilaha illallah haka nan kowa yana nishi wannan yana kabbara wannan yana hayyana haka nan suke tafiya sallan idi قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله سيد أبنا محمد بن صالح الأثيمين كي تشوى والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الفجر هو الصبح مايل دليلا لكي نوني أكن شوى سنة إتشي أبت صلى إيدي تند تنين سسافي دليل نفرق عمل الصحابة رضي الله عنه إتشي أيكن صحابي رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا شي من ظن الله هنا في تصلى عيد إذا رانا تفتو إذا رانا ترجع تفتو أنت النبي تاكا تصلى عيد تو سيجي صلى عيد سي ساموسا تفسر داخل هلا يا نون من يجي نصوص كي سنو صلى عيد من كان جرانا تفتو كي هم قالوا ما قالوا تاكا وهذا يستلزم ان يكون قد قدم wannan yana nuni akan cewa sai daga sun zo sallar idi kenan tun kafin rana ta fita abu na biyu walin anna zalika asbaqa ila alkhair wannan shi fi gaggawa zuwa ga aikin alkhair abu na uku wali annahu idza wasala almasjida idan bawa ya isa zuwa ga masallaci wanta bara salata yana jinkirin sallah fa innahu la yazalu fi salati wannan lokaci Allah na rubuta mishi ladan yana sallah wali annahu idza taqaddama domin idan ya je da wuri ya hasul lahu dunu min al-iman zai samu ya zauna kusa da liman kulli hadhihi al-ilal maqsudatin fi shar'i wa innan duka dalilai ne wanda yake ita shari'a take nufin a cin ma ya shar Allah madaukakin sarki ya shar'anta zuwa sallar idi da wurwuri to ala ayi hal wannan na dan tsaya karanta shine saboda dan ƙara karfafa mu akan kasancewar sallar idi insha Allah ta'ala za mu tsaya ita da wuri daga wannan shekara to akwai da sauran bayanai amma bari mu shi koda a takeicen takaitawa mun riga mun yi bayani akan hukuncin sallar idi tun a farko to kuma sallar idi mun yi bayani akan cewa ana fara yin sallar ne kafin fitowa ita ma wannan ba sai mun maimaita ba zamanin Marwan bin Hakam shine canza akalin al'amari sai ya fara yin khutba sannan ya salla saboda yana son ya tirsasa mutane sai sun tsaya sun saurari khutbar tafa to adadin raka'o'in sallar idi raka'o'i ne guda biyu kamar yadda ya zo a cikin hadisai mabambanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai kabbar bari da ake yi idan an zo a wannan raka'o'i guda biyu to akwai sabani na malamai suka ce hadisi ya zo karara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitr wal adha sab'an annabi yayi kabbara bari bakwai a sallan karaman idi a salla da kuma sallan bakan salla yayi kabbara bari bakwai wa khamsan a raka'a ta biyu biya siwa takbiratayn ruku amma in ka cire kabbara bari na ruku to a wata riwayar cewa yake at-takbiru fil fitri sab'an fil ula wa khamsun fil akhir raka'a ta farko ay kabbara bakwai raka'a ta biyu ay kabbara biya wal qira'atu ba'dahuma sannan karatu kuma ya biyo bayan su to sai malamai suka samu sabani sai waɗansu sai suka sanya har kabbaran harama yana cikin bakwai din nan wanda ake raka'a ta farko dan haka idan ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar zakai guda bakwai duk da kabbaran haram waɗansu malamai sai suka cire wannan kabbaran haram sai suka ce a banda ita ai ita idan ka zo wannan kabbaran haram ce Allahu akbar an gama wannan kabbaran haram ce to bayan nan ne sai kai kabbar bari bakwai ila an fahimta a raka'a ta biyu kuma ka dago Allahu akbar ka je raka'a ta biyu to ka cire ta dama wannan zaka cire ta malaman duk san yadda zaka cire ta to sai kuma kai kabbar bari guda biya ila an fahimta wallahu alam kamar ni wannan fahimtar zai fi zama daidai sai ya kasance bayan kabbaran harama an yi kabbara bakwai in ka hada da kabbaran harama kabbara ta kusa ne raka'a ta biyu an yi kabbara biyar can an yi bakwai nan an yi biyar in ka hada da kabbaran dagowa zuwa ga raka'a ta biyu kabbara shida sai ya kasance an samu dai fifikon kabbar bari guda biyu amma dan su malamai sun ga cewa a'a da kabbaran haraman ne za ka hada bakwai a raka'a ta biyar kuma kaga in ka hada da kabbaran tasowa zai baka shida kenan wallahi alam wannan sabani ne na malamai to kuma dama daga cikin magabata suna batun cewa to yaushe ne ake yin du'a'ul istiftah saboda ai mun san sallah ana addu'a buɗe sallah subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka huwa wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi addu'a buɗe sallah sai wannan su malamai suka ce ai ana yi ne wato bayan kabbar barin da baki daya Allahu akbar Allahu akbar sai ka gama duka guda bakwai din sannan sai ka ji subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a'udhu billahi min al-'alim min ash-shaytanir rajim من همزه ونفه ونصه بسم الله الرحمن الرحيم سننسي كفار من الفاتحة ونصر ما لن تذكر شيء خائفين دعاء الاستفتاني باين دعاء الاستفتاني واتو إذن كشي الله أكبر ما كاي كبر مرمى با تو سيكا جو سبحانك اللهم سيكا أدام بودة لنك تو إذن كغمى تو سننسي كثورا كبر برون بودة بقر ila an fahimci sabanin nan da ka wannan sabani ne dai a wurin malamai wallahu a'lam to kuma malamai suna ganin cewa shin za a daga hannaye yayin da ake wadannan kabbar barin ko ba za a daga ba babu wani nasi kararre da yazo akan ka daga ko ka daga amma aikin sahabbai da malamai yana nuni akan dagawan kuma da yake in an daga din babu laifi in ko mutum ya bari bai daga ba shi ma wannan babu wanda zai ce mishi da me wannan shine kusan dai fatawa da ni wacce take zama daidai tunda babu nassin da yazo ya tabbatar da daga hannayen a ce duk kabbara sai kai Allahu akbar Allahu akbar babu wani nassin da yazo ya tabbatar da wannan amma an tambayi al-Imam Malik yace in kaga dama ka daga hannunka yau irfa'i yadayka ma kulli takbir wa lam asma' fihi shay'an amma ni ba wani hadisin da samu akan wannan ban kuma samu wani akari daga sahabbai ko tabi'i ba amma kaga dama ka daga shikenan babu ne to ala ayi hal dai sabani gurin malamai da ka duk wanda kai a ciki in Allah ya so ya da babu wata matsala to kuma tsakankanin kabbarbarin nan ana karanta wani abu to a gurin sahabbai su gaskiya ba suna yin kabbarbarin da gaggawa bane kamar sayyidina Abdullahi dan Umar shi idan tsakanin kowace kabbara bayan ya kabbara da aulis sai abin nan kabbaran farko kabbaran haram to idan ya kabbara ta biyu Allahu akbar to zai tsaya kabbara ya gode ma Allah ya yabo ga Allah Allahu akbar alhamdulillah misali ki da Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ghafir li yakan yi irin wannan yakan yi addu'a ya sadaki ga annabi ya girmama Allah ya tsarkake Allah sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yana yin wannan to wannan malamai da dama dai sun tafi akan ana yin irin waɗannan abubuwan kuma yana nuni akan cewa kenan ashe ba wai garaje ake so a yi nan da nan shafshaf ayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayi a tashi ba to ala ayyuhal ina ga bari mu tsallake mu je ga wata matsala wacce take ta shafe mu musamman a wannan ɗan lokacin da muke ciki ita ce haduwar sallar idi da sallar juma'a duk da kasance mun dan yi ishara a baya akan haduwar sallar idi da kuma sallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan sallar idi ta haɗu da sallar juma'a ko idan mutum Allah ya bashi iko ya tafi sallar idi to sallar juma'a wajibcinta ya fara amma idan mutum ya zo to ya zo cikin alkhairi amma liman wajibi shi ya tsaya mutane da sallar juma'a kenan hukuncin banda limamin juma'a shi wajibi ne ya zo ya tsaya mutane da sallar juma'a amma duk wanda ba liman ba idan ya ga dama ya zo sallar juma'a idan ya ga dama ko ba zai zo sallar juma'a ba sai dai ya zama shi a gida ya sallaci sallar azhar wannan ita ce fatawa ta gaskiya sabani fata wanda za a ce wai ba za ka zo wai ba ma za ka yi sallar azhar a ranar baka da sallar juma'a baka da sallar azhar wannan fata wanda ta dace ma da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta dace da qawaid na shari'a ba da haka in ka zauna a gida to za ka yi sallar azhar din raka'a hudu to haka nan ko matsalar da ke da alaka da wannan shine wanda yake sallar idi sai idi ta wuce shi kamar cinkoso ko wani abin hawan sa ya samu matsala har aka gama sallar idi bai samu sallah ba to shi kuma ya zai ko kuma ya je idin amma ya samu tahiya ne kawai to abinda sahabbai suka tafi akai sabani ne shi ma dai gurin malamai waɗansu daga cikin sahabbai suna ganin zai raka'a biyu ne kamar yadda ake sallar idin haka zai rama ta kamar yadda ake sallar idin to haka nan zai rama sallar idin da kabbarbarin nan da komai waɗansu malamai suna ganin har akwai sahabbai a ciki ba waɗansu kuma suna ganin cewa a'a ka dawo gida sai kai raka'a hudu sai kai raka'a hudu mun far raka'a waɗansu kuma suna ganin a'a kai raka'a biyu ne ta al'ada ba kabbarbarin nan ke waɗansu malamai suna ganin ka samu masallacin da yafi kusa da kai in ka rasa sallar idi musamman in kuna da yawa ku shiga masallacin da yafi kusa da ku kawai ku samu wani mutum ya muku sallah irin yadda liman yawa mutane sallah a filin idi Ata bin Abi Rabah da Hassan al-Basri da Ibrahim al-Naqai duk suna da wannan fahimtar cewa idza fatahu al-eid sallah rak'atayn yani mithla salatil iman yawa shi Ibrahim al-Naqai na qarasha idza istuqbila raji'in falyadkhul adna masjid sai ka samu wani masallaci da sadakai sai ka je kai sallah irin sallan da liman yayi to wadansu kuma kamar da nace suna ganin cewa akwai raka'a biyu ne ko kuma kai raka'a hudu ne wannan dai sabani ne na malamai kuma duk wanda mutum ya dauka ya aiki da shi insha Allah ta'ala yana kan daidai tunda babu wani nasri da yake ga inda zaka yi yawa musamman kasancewa akwai sahabbai da tabi'ai waɗanda suka ce amma shi fatawar sayyidina Abdullahi bin Mas'ud shine raka'a hudu zaka yi kaga shi sahabi ne kaza an shi a gurin raka'a hudu zaka yi kuma shine fahimtar al-Imam Shafi'i al-Imam Sha'bi da al-Imam Ahmad da Sufyan ats-Tsauri da Ishaq da makamantansu har ibnu taymiya ma dai fahimta ta kenan cewa idan kana sallan idi to zaka yi sallah raka'a hudu to akwai ma wata fahimta da kuma take cewa sayyidina aliyu an taba gaya masa cewa ga tsofaffi da masu rauni sun taru a masallaci suna zurin addu'a yi musu sallan idi sayyidina ali yace to ana nufin musaba musulla kenan mu zo masallaci mai sallan idi sayyidina ali yace abin da yake zami musu zamu nada musu wani mutum da zai musu sallan idi su a matsayin su na masarauni ya musu sallan su a masallaci haka ne shekul islam ibnu taymiya ya kawo wannan dan haka sai wannan suna ganin cewa idan aka samu cincirin da masarauni marasa lafiya da tsaffi to babu laifi idan an nada musu wanda zai musu sallan idi su a masallaci ya sallaci raka'a wallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam to kuma dai mun san canza hanya yana da cikin sunnoni iri in ka je ta wancan hanya to ka canza hanya malami sun ta bayani ina dalilin canza hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi a sallan idi wadansu malami suka ce yana yin haka ne saboda yayi sallama ga mutanen hanyoyin da guda biyu kar ya nuna san kai idan ka bi ta kofin ku yan bana in zaka dawo sai ka biyo ta kofin kona kar yan kofin kona sai to kaga an san ta yan kofin ku yan ba an san kofin ku yan wani ke to sai annabi ya gice sai sai ya bice wadansu kuma malamai suna ganin a'a yana yi ne saboda albarkan shi duka ya mamaye garin ya babaye ko ina an bi ta can an bi ta can wadansu malamai suna ganin yana bi ne domin duk wanda ke da wata damuwa ko bukatuwa ta nan idan ya ga annabi annabi zai gane hali da gari ke ciki ta nan in zai dawo zai gane hali da gari ke ciki ta can za a dauki matakin gyara amma magana mafi daidai shine duk waɗannan abubuwan da cikin dalilan da ya sanya manzon Allah ke canza hanya idan yana dawowa daga sallan idi to kuma abu na ƙarshe shine yin majuna barka da sallah ko baka da baka ko a tura a wayoyi ko a rika rubutawa ana fadin taqabbalallahu min mu'min Allah mai ne ta mana Allah ya karba mana ahalallahu alai da makamantan ire-iren waɗannan kalmomin da yake ba su da iyaka duk wata addu'a ko wani roƙo da ke nuni akan Allah ya maimaita ko Allah ya karba ko Allah ya sa mun dace ko Allah ya mana muwafaka wannan babu laifi a kansa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin wannan haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya bada fatawa to kuma babu laifi a nuna farin ciki din kamar da nace ai wasa wasanni na halal har malami ma suna cewa ko yara ko mata idan suka zo da wadansu abubuwan da yake idan ba da sallah ba ana musu tsawa to da sallah akan daga musu kafa ba a damuwa dan yau kaga yara sun zo suna yan kide-kide da sallah to wannan a daga musu kafa ba wata matsala ciki ko kuma yau kaga yara sun zo ana ta tafa-tafa ko ana ta filin-filin ko makamantan irin waɗannan abubuwa waɗansu abubuwan da yake ba a ba su daman yi in ba da sallah ba ne to da sallah ya kamata a daga musu kafa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin nana Aisha ya ga waɗansu ƴan mata biyu suna ƴan waƙe-waƙen su annabi da ya gan su sai dariya ya kunce shi sayyidina Abubakar ya shigo ya ga mata suna waƙe-waƙe a ɗakin annabi nan da nan ya musu tsawa ya ce mizmar shaitan fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam busan shaitan ne za a kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa haba sayyidina Abubakar kowace al'umma tana da irin nata idi wannan ranar sallar mu ne kuma ka fahimta dan cika shi sai ya kwanta annabi ya kawo da kanshi shi dai sayyidina Abubakar bai nutsu da wannan abin da ake azaba a gidan annabi ba da ya ga annabi ya dan kawo da kaina bacci ya samu sanda ko kina na Aisha ba za ki kore su ba ba za ki kore su ba sai da ya ci koyo wannan ƴan mata sannan sayyidina Abubakar ya sukuma to kuma kun ga hadisin banu arfida ƴan kwalkwali ne suka zo a filin masallacin manzon Allah suke wasa da kwalkwali su jefa kwalkwali da kibau da mashu haka suna wasa har manzon Allah ya ce ma nana Aisha ko kina son ki kalla ni nana Aisha ta ce eh annabi ya ce to zo ki kalla ta zo ta dafa ta sa wuyanta a kafadinsa tana kallo sai da ta kalla ta gaji ya ce ya ishe ki ta ce ya ishe ni annabi ya ce to shikenan koma ciki to kaga wannan duk yana baka izina ne akan cewa lokacin sallah a kodin su awwa da aka yi sauki a kan su kar ka zama mai tsanani da kaushi sosai akan al'amarin sallah akwai wasu abubuwa na masu sauki ila kun fahimce ni ke akwai wasu abubuwa masu sauki idan ka ga misali mata ko yara sun shishi da sun je suna kallon dawakai sai dai idan da wani mahabo kana gudun kar a tafi da yaro saboda yanzu zamanin bayanci satan yara ko kuma kana gudun kar yara su ci kuɗi ɗaya ne da yara wanda yake masu gurbatattun ɗabi'u saboda babu aminci ko kuma wani abu na daban kana iya hana amma in dai ba haka nan da tun yara sun zo suna kallon dawakai wannan ya zo ya wuce ya nadi wannan ya sha shuni a fuska wannan ya kaza wannan ya kaza to kakka matsa ma yaran ka ce za ka hana su ba tare da kallon shan almubazzaranci ne aka yi a cikin wannan hawa dawakan da ake ko ba almubazzaranci ba ba nan babin nake magana ba babin alfahari ake yi ko ba alfahari ba nan babin ba amma su masu kallon nake magana akai to akwai wasu abubuwa kakka haramta ma yara ko kuma a buɗe musu talabijin a kawo musu ɗan tashoshi da ake wace-wace amma a Manara TV za ka ga akwai wake-wake masu daɗi da suka ƙarƙasawa yara suna riƙewa layya sunnan manzon Allah layya sunnan manzon Allah za ka ga ana waƙa yara suna jin daɗi ko kuma lale lale maraba da idin babban sallah irin wake-wake ne na yara wanda yake yana ba su nishaɗi kai ma babba yana ba ka nishaɗi to babu dalilin da zaka ce ai ko gidan ku sunna sak ba wata waka za su shigo gidan ku sai dai idan kike da kide ne wannan kuma wani abu ne na daban to zaka dai muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi abin da muka gabata a cikin wannan watan Ramadan ya sadar da mu zuwa ga wannan idi ta karaman sallah kuma ya sanya mu duk abin da ya dace da shari'a akwai mukhalafat abubuwan da ake yi na sahaban Allah a cikin idi suna da yawa akwai kamanceceniya da kafirai akwai aske geyon akwai sakin tufafi kasa akwai shafuɗe dina tsakanin maza da mata akwai ire-iren waɗannan matsalolin sai mutum ya bakin kokari ne mu ce mukon Allah ya ga yayi abin da yake dacewa a babu lifi idan Allah ya rauta maka karka ba da goran sallah babu lifi akan haka ba da goran sallah ya dace shari'a ne ka gusar musulmi da bakin ciki ka tusa farin ciki cikin zuciyar musulmi wannan a cikin takaitawa shine abin da ke da alaka da zakkan fiddakai da kuma sallan hiji ai hakuri yau ne rana ta karshe a wannan zaman kuma matsalolin ne yana da yawa shi yasa muka tattauna akan su haka nan akwai ma wasu abubuwa da muka bari shin da kun ji sun ta kawo amma dai ina ganin cewa abin da muka tattauna da insha Allah ta'ala akwai su ta kawo Allah ta'ala a'ala wa a'lam ina da rami tambaya kaman zuwa dai bakwai da idin Allah ya tsara maka kai ta kowa ya ga bayani insha Allah na'am na'am
wasu ba da a ce ko da ke shi da ka yo
na'am
ba da kuma ba su da 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 da
tambaya ta farko shin za a iya fitar da kuɗi maimakon abinci za a iya fitar da kuɗi maimakon abinci saboda wani in ka ba shi ma zai sayar ne ya ce zai sayi shinkafa in ka ba shi masara to waɗansu daga cikin malamai musamman na wannan zamanin suna ganin ana iya ba da kuɗi amma dai ba na fahimtar wannan fatawan daidai ne sun ka kawo dalilansu cewa a zamanin Annabi sallama su abincin nasu kitan goli ibaradi dabino dabino ne ana iya ka ba maka baka dabino dabino baka da bukatun wani sarrafawa saka ka kawo irin waɗannan abubuwan amma ni abin da nake cewa shine ka nemi abinci ne ka ba mutum saboda ana son ne a ba mutum abin da zai yalwata ma iyalin sa ya ci iyalin sa su murna ya ci iyalin sa su murna a yanzu idan ka dauki kuɗi ka ba wani ka ba shi 500 ko ka ba shi 1000 ba zai ba iyalin ba saboda bakin ruwa sai dai sa dubun nan aljihu ya fita yaje samu wani abin da yake so sai indomi ya saiwa ya saiwa ya hana iyalin kila an fahimci inda kyau wani ba zai je sai abincin ba wani kuma zai gwammace ma ya dan rage ko 100 ko 200 musamman in yana kan ƙara aure yace kai mu budurwar shi amma wallahi hana mace shi gida da haka ire-iren waɗannan dabi'un na mutane ya sanya ka sai abinci ka bashi in ka aika ma iyalin shi da shi dai dole dai kowa ya da kobe da ba za a yi abinci a gida in Allah ya so ya yarda kowa kuma zai shiga da haka wannan fatawar take cewa a bada kuɗi bana goyon bayan ta kuma bana ganin maslaha a cikin ta bana ganin maslaha a cikin ta inda dai aka yi shi a zamanin annabi da sahabban sa haka ne kawai ya fi kamatar mu kai da hadisin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dangane da almajirin gidanka ba yana karkashin ka bane almajirin gidanka dan kwaro gona idan wanda zai maka kwaro go a gona yana da haƙi a wayan ka fitar mishi da kamfin da kai to almajirin gidanka yana da haƙi aikin kuɗi ne kawai ko wanda ka kai mishi gyaran mota ka ba shi motan ka yana maka gyara har ta kwana sai ka ce to kaga da kamfin da kan shi ya dawo kai ai dan kwaro go ne to haka nan almajirin gidanka dan kwaro go ne zo ka rika min aiki ne ko in baka abinci in ya zo yayi aiki a bashi abinci in bai zo yayi aiki ba shi da abinci da haka babu wanda zai tambaye ka akan almajirin gidanka nauyin shi ba wai yana wuyan ka bane yana wuyan malamin shi wallahi a'lam to afwan da Allah bai na afwan da Allah ga malamin dan malamin da Allah akon dai ba wa alaikum salam wannan
bayan ka kai ka bada misali cewa wanda mutum bai da sani bai da kudin da zai amfani da dangane da nan kai ta ba da misalin wani mutane talaka sai kana cewa a samu mutum wanda ya ci to tambaya a nan shi ce mutum ne wanda ya ci za a samu ko ko mutum ne wanda ya ci ta ne na su
ga su su malamai da dubara suke in da na dauka matsakaici ah kai haka ne ma fa to waye ma matsakaici tukuna matsakaici bai da babu a gurin yaro akwai matsakaici a gurin babba akwai matsakaici gaskiya ne a samu ne matsakaicin hannu wanda yake hannun shi kamar yadda ce ba irin hannun kamar jikokin samuda ko adawa ba da kuma irin hannun jikokin kamar irin wani abu na tunan madaka wanda hannun shi dai kamar annun da hannun wa zama gugun misali sai hannun sa mazanin sa me ake gani mi ke tsara ma jama'a nan kusan wannan hannun ya kuke gani dole Ibrahim wannan hannun ya ya kuma ba ne wannan mu hannun shi mata ke to alaiya dai ana iya zo a samu mutum nabiyin ka je ka samu sai ka auna da hannunka zaka gane hannunka matsakaici ne ko ba matsakaici bane gaskiya ne a samu ne matsakaicin hannu da zaku Allah ya kaiwa na'am na'am ina da magana okay kun ban malam kuma ta hannu zan sai ku ce
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ana da yawa da yawa da duk wasu abubuwa da shi da ke so da kuma a da ke so da shi da ni da ya ko da ya ko na da ni da ya
wai littafin? A littafin mai sauƙi ne ko ni ko malam Kasim ko malam Talal ko malam Nuhu ko malam Shu'aibu dole aka samu ina da littafi sai ai boto ko bi insha Allah ta'ala in kuma ka aika maka masu umara su siyo maka duk za a samu ana samun shi mutuwar ka sosai a kasuwanni a Saudiya insha Allah
sai ma da sallah
na
an yi magana da sallah da shi ma to sai ko sai ko sai ma da sobre el
sallolin da aka kirkiro a wannan zamani idan an kama wani dan siyasa sai wadansu ke bi sai su yi sallah da addu'o'i wannan bid'a ce ba ta da asali akwai salloli da shari'a ta shar'anta duk wata lalura da ta faru daga Allah laluran da take faruwa daga Allah subhanahu wata'ala to ana iya yin mata sallah musamman wanda nan sai zo da shi kamar irin girgizan kasa ko ambaliyar ruwa ana kiran ta salatul ayati wannan babu laifi a yi sallah na roƙon Allah ya kwarinya musulmi wannan fitina da ja'ifa da ta faɗa musu idan kuma sallah ce ta rashin ruwa ana roƙon ruwa ko idan sallah ce ta kifiyar rana ko wata ana yin sallah na kusufi ko kusuci duk wannan kaga lalurori ne da ke Allah yake jirafin al'umman bayan ta dashi to lalurorin kuma da suke da alaka da bayin Allah ba kai tsaye daga Allah bane kamar a ce kafirai suna ta kakkashe musulmi ko kidnapping ne yawa ko satan ta kalma da menene abu har a masallacin nan an shigo masallacin nan an fassara shi robobi cikin kwanakin nan an saka takalma an yi waye an kace mutum an yi waye to ire-iren waɗannan abubuwan ba a yi musu sallah akan yi kunuti kamar yanzu irin wannan kidnapping din da ake da kashe-kashen nan da ake zubar da jinin mutane babu dalili a Maiduguri ne a Zamfara ne a ina ne wannan ya dace a yi kunuti a kai kidnapping da yawa mutane yawa musamman a jihar Kaduna ya dace a yi kunuti ne wata ɗaya a kai saboda lalura ne daga bayin Allah ba daga Allah kai tsaye ba da haka abu biyu ne amma irin wannan wai an kama wani sai kuma a je a tare a yi sallah menene irin waɗannan duk bid'o'i ne da mutane suke kirkiro suna ƙara musantar da Allah ne ba kusanta da Allah suke yi kuma da sauran ala ya magana su malam ne sai ka na ya halatta wannan tawkil ne kaga hadisin Abdullahi dan Umar can da yace ya fitar da zakan shi kwana biyu ko kwana uku kafin ya aika mu wanda ake tara zakka Al-Hafiz Ibn Hajar ce to a cikin wannan zaman kunci ashe ya halatta ka wakilta wanda zai fitar maka da zakan fi zakka kana maka kana iya cewa a fitar maka da zakan fi zakka a Najeriya kuma ka fitar da wani a maka ka dan yi tafiya kana hanya Abuja kana iya cewa matanka ta aura ta fita da aka tawkil ya halatta ka wakilta wanda zai maka wannan yayi والله
اعلم
to abinda muka sani shine raran abincin gidanka in dai kana da abinci a wannan lokacin ya rara to ka fita in baka da abincin da ya rara shikenan bai waje bakan ka ba cin bashi saboda ababin lai ana iya cin bashi wannan aile wannan ba matsala ba ce amma shi irin wannan a ci bashi a fitar kai saboda wani tabbas da ake da shi ba kuma tabbas bane kana iya zama kana jiran karshen wata kuma sai ka ji an ce an yi sikirin an bore ka daga aiki koran aiki yanzu ai babu mutum ana yi koran ka aiki ko da shi ko yau dinnan za a iya kiran mutum a bashi disengagement letter shikenan kuma ta tabbata da ka sai da akwai maganan fansho in kai dan fansho ne in kuma drawal kai ko kuma resignation ko kuma wannan ya dan gitsi za ka ba wannan tabbata shi Allahu a'lam
asan da na tsaya da shi da
nan a wanda ke da doya sai kiyasta shi da irin kiyasin da muka yi misali gida guda nawa yake gida guda a kana ka din irin nan da nan abun nan kenan irin nan ne yake magan doya da wannan kike samu a fada nan dan gida guda har da wuce 800 ba to sai ka fitar da gida guda shikenan ko rabin gida guda ko eh shi wannan babin da yake yarfi wallahi a'lam to sallallahu baraka ala nabiyyi karim ma lan nuzu bi hadhihi al-qari'a wa sallallahu alaihi wa sallam Thank you.